الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم
وأما قصة آدم عليه السلام
أما كان قصة أنت أنب آدم عليه السلام
وقوله تعالى
دولا الله تعالى
فأكل منها بعد قوله
بيان الله تعالى يا فتاية شيء
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
وقوله
دولا الله تعالى
ايه
الله يتي على من حكم انزلكم شجرتي
وتسريه تعالى
لدى الله تعالى يبين سوى اكترك اولا اكينا اكن انو آدم دولا الله تعالى
وعصي آدم ربه
فقوي اي معنى يا رستني aka ce abin da ake nufi da wasi din nan wato akhda yayi tarko aula
inna Allah ta'ala
domin cewa Allah ta'ala ya ba da labarin hanzarin annabi Adam da fadin da yayi ce
walaqad ajina ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma
walaqad ajina ila adam fanasiya ay min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma ibn zaid ya fada cewa ya manta adawan nan ta iblis gare shi da irin abin da Allah ya wasiya gare shi daga wannan nanka da fadin da yayi yace
inna hadha
aduwwul laka wa li zawjika hai zuwa karshen aya wace la ka ce ya manta wannan nanka ne da abin da ya bayyana gare su Abdullahi ibn Abbas ya fada ka daidai an ambaci al-insan da mutum domin da cewa an yi alkawari gare shi da ya manta aka ce samsam annabi Adam bai nufin tarko aula ba don yana hallar neman halittawa gare ta sai dai da shi tana na Hawwa'u sun wada sun yaudaru da rantsuwar da Iblis ya yi lahuwa gare su ya ce inni lakuma laminan nasihin sai suka yi batan cewa ɗaya ba zai rantsuwa billahi da Allah ba ina mai kari an rawaito uzurin nan na annabi Adam da misalin wannan a cikin shafin hadisai Sa'id ibn Jubair ya faɗa ya ce ya yi masa rantsuwa da Allah har sai da ya yaudare su dama shi mu'mini ana yaudara ta sa haji ga an ce ya siya abinda ake nufi da fagawai din nan ko kuma wato wasi Adamu rabbahu ana nufin ya manta amma bai nufi sabawa ba to dan haka nema Allah ta'ala ya ce walam najid lahu azma ma'ana ba mu samu nufin sabawa ba daga gare shi kaga yau yawan malaman tafsiri abin da ake nufi da al'azma nan shine zaki dantse da kuma hakuri wasu malaman suka ce a lokacin da annabi Adam ya ce wannan ganyen bishiya yana mai waye ne Imam Al-Kali ya ce wannan ko akwai rauni cikin sa domin dai Allah ta'ala ya suwan ta giyan nan ta aljanna cewa ba ta samu ayi lafiya gaulin walahum an hayyun babun idan ku annabi Adam ya zama mantuwa ya yi to ai kaga ba tarku aula ba ne idan ya zama mantuwa kuma haka nan ya zama mantuwa a gare shi akwai rikitarwa domin dai haduwa ta hadu akwai haduwar malamai ya tabbata ba fitar wanda yake mai mantuwa da mai rafkanuwa a wasu hukuncin kallafawa a shehu Abubakar ibn Kurakin ya faɗa da wani ya sa cewa hakan zai iya yiwuwa gabanin annabta dalilin wannan kuwa shine faɗin Allah ta'ala Allah yace wa fi adamu rabbahu fagawi thumma sabihu rabbuhu fataba alayhi wahdi to sai Allah ya ambaci cewa wannan zabi da Allah ya yi wa annabi Adam da kuma wannan shari'a ya kasance bayan tarko aula ne wasu malaman suka ce a ya ci ta ne yana mai tawili alhalin shi bai san cewa ita ce bishiyar da aka yi hani a kanta ba domin dai shi ya yi tawilin hannun da Allah ta'ala ya yi amsa wata bishiya ce keɓantacciya ba wai ausadin sun wato wannan bishiyoyi ba
wali hada kila inna ma kanat tawbatu
dan haka ne aka ce hakika shi wannan tuba
na
daga barin ciyayuwa ne ba wai na ga sabawa bane wasu malaman suka ce a yayi tawilin cewa Allah bai hane shi gabarin ta ba hani wanda yake na haramci to idan an ce eh idan kai mai wutar lika ce ai a kowane hali ai Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa asi adamu rabbahu fagawi kuma Allah ya faɗa ha ila yau ita ba ta ba alaihi wahadi sannan dai ya faɗa annabi adam da kansa ya koya wato Allah annabi ya faɗa cikin hadisin ceto cewa annabi adam zai ambatar ku a wulansa har ma yace an hane ni ambatun wata bishiya sai ne tarku a wula to da sannan amsa za su zo kan wannan da abin da ya kama da shi a tattare a ƙarshen wannan fasari idan Allah ta'ala ya so amma ka ga kisan nan ta annabi Yunus hajika ban ce ya shuɗe a fasashen ta har ila yau da zu ai babu wani nasu a cikin kisan nan ta annabi Yunus wanda yake nuna tarku a wula kawai abin da ke cikinsa shi ne lafazin abaka da kuma zahaba mugabiban mun yi magana a kan wato wannan lafaza aka ce Allah ka daidai Allah wato Allah ya yi intiƙamin fitowar da annabi Yunus ya yi ne a samu canansa yana mai kau da jiki min nuzul azabi daga saukar azaba wasu malaman suka ce a yayin da ya musu alƙawarin azaba sannan Allah ta'ala ya afuwa anun gare su ya ce wallahi ba zan haɗu da su ba da fuskar mai sarifa har abada wakila aka ce balkanu sun kasance suna kashe wanda ya sarifa to sai tsoron wannan ka wasu malaman suka ce a yayi rauni ne a sa ɗaukar nauyin manzanci hajjika zance ya gabata cewa bai sarifa gare su ba imam alƙali ta kaga wannan dukkaninsa babu nasbi cikinsa a fusatar ku a wula sai dai a cikin fadin da ya zamanto abin ƙi gare shi da fadin nan nasa da ya ce ya zaba ka ila da fulkin mashuhun malaman tafsiri sun faɗa suka ce ma'anar ta abaka ɗin nan ya nisanta amma faɗin Allah ta'ala zai ce subhanaka inni kuntu minaz zalimin to ai dama shi az-zulmu shine mutum ya ajiye abu a bugiransa ba to wannan ka gafartawa ne daga annabi Yunus a wajen wasu malaman da zan biya sauka wulansa to ko dai ya zamanto saboda fitar da iya amsa mutanensa ba tare da izinin ubangijinsa ba ko ko a saboda raunin da ya yi amsa abin da aka dora masa nauyi ko ko dan addu'a sa bil azabi da yin azaba wato amsa mutanensa to idan ko haka ne ai annabi Nuhu ma ya addu'a da halakar jama'ar sa shi ma kuma ba kama shi da wannan ba imam al-wasiti ya faɗa a cikin ma'anar wannan zai ce subhanaka inni kuntu minaz zalimin ma'anarsa ya tsarkake ubangijin sa game da wato cin shinge to sai ya raba wannan abu zuwa zati na sa saboda yana da itirafi da kuma neman cancanta haka misalin wannan ne faɗin annabi adam da na hawwa a rabbana zalamna anfusana domin dai su ne sababi a cikin wata ihima ajiye su a wani bigiran da aka saukar da su fiye cikinsa da kuma fitar da su daga cikin aljanna da saukar da su zuwa ban ƙasa amma kaga kisan ta annabi Dawud alaihi salamu imam alƙali ce samsan bai ma kamata a yi waiwaye zuwa abin da 'yan tarihi suka rubuta shi ba daga ahlul kitabi wannan da Allah ya bada labarin cewa masu canjawa caccanjawa ne masu musanyawa ne yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wasu daga wato ɗan wato ɗan dagajin tafsiri suka tirato shi Allah bai nasanta abu ta wani abu daga wannan nan ka ba sannan bai zo a cikin hadisi ingantacce ba kadai dai abinda Allah ya nasanta akan sa shine fadi na sa da yace
wa wanna daud anna ma fatannahu ila qawlihi wa husna ma
wa wanna daud anna ma fatannahu hay zuwa wadan Allah husna ma ba
qawluhu fi
da wadan nan nasa da yace awwab ma'anarsa ma'anar fatannahu shine mun jarrabe shi ma'anar awwabu malam qatar tu dan da amtu ya fada yace yace mai biyayya ake nufi kaga wannan tafsirin shi ya fi cancanta Abdullahi ibn Abbas ya faɗa da Abdullahi ibn Mas'ud annabi Dawud bai ƙara ba Afsa ya faɗa ga shi wannan mutumin Uriya saukan mun game da shanin matarka ka bani kiwon tanzomani ne jagoranta to a addinin su ya halatta amma sai Allah ya zantar da annabin Allah annabi Dawud a bisa haka ya faɗakar da shi a kai nasa Allah ya masa inkarin shagaltarsa da duniya Imam Al-Ghazali ce wannan shine abin da ya kamata a yi dogaro a kai nasa ga lamarin annabi Dawud wasu malaman suka ce a kasa shi yayi a neman aurenta wasu suka ce a wai ya so ne da zuciya nasa ai wa shi uriya din shahada Imam Samarkandi ya kai su cewa tarko aulensa wannan da ya nemi gafara da gare shi shine fadin sa ga dayan abokan husuma guda biyu ce wasa laqad zalamaka to sai jingina masa zalunci da fadin abokin husuma ta sun kafin ya jina sa wasu malaman suka ce a saboda abin da ya tsoro a fusa kai nasa ya yi zato ne wannan abin yana daga cikin fitina da abin da aka shimfiɗa gare shi na daga mulki da kuma duniya kaga zahawa to Ahmad dan Nasarin da Abu Tawamin da wasu su daga cikin muhajjikai sai suka tafi zuwa kore abin da aka raba daga labarai zuwa Annabi Dawud na daga wannan nanka Imam Dawudi ya faɗa babu wani labari wanda yake tabbatacce a kisa Annabi Dawud da kuma shi Uriya yace ba za a yi zaton wato da annabin Allah a ce ya so kashe musulmi ba wakila aka ce hakika abokan husuma guda biyu wayannan da suka kawo husuma zuwa gare shi mazaje ne guda biyu sun kawo akan tumakai ne guda wato tumakai ne na garki a bisa yadda ya zo a zahirin aya ta alqur'ani amma kisa annabi yusuf da yan uwansa babu taƙubi kan annabi yusuf to wannan kaga dama kissa ce da suke kawo ta ƙarya wanda malamai sun yi magana akan ta ta Annabi Dawud cewa wai a ƙarairayin da suke faɗa shi ta Imam wato Sayyidina Ali yake cewa duk wanda ya bada labarin kissa Annabi Dawud nan ba tare da ya ƙaryata ta ba to sai a masa hukunci bulala 160 saboda yayi kazafi ga annabin Allah shi kuma kazafi ga annabin Allah to wato ninki yake wa dan adam yawa sabanin yau farar hula kazafi ai masa bulala 80 to shi bulala 160 za a yi masa shi sa zamu ji manya da abin da ya shafi magabata ba sa iya tattaunawa akan sa ko za a faɗa sai ka ji kawai ana faɗa abin kai ba za ka iya ganewa ba shautar jani Allah ya ji da shi an ce sai ya ji ajiyar harazim ya yi mata tambaya kamar yadda cikin jawahir ma'ani sai ke cewa da kansa wasu altuhu fi haƙƙi sayyidina Dawud alaihi salam na tambayi shautar jani akan haƙƙin annabi Dawud alaihi salam sai ce annahu tamanna kaza bi qalbihi wa amara ar-rajula bi kaza li yaf'alahu wa kaza wa kaza kal tambayar wato tambayar ita kanta mubhama ce allahi bai saboda girma da ake gani ne manyan da ake magana kan su na tambaye shi haƙƙin annabi Dawud wai yayi burin abu kaza da zuciyarsa kuma ya umarci mutumin da ya je yi wani abu kaza to kuma wa kaza wa kaza shauta dan me ba da amsa sai ce ma'azallahi an yasdur hadha min al-masun ice wato
muna neman tsarin Allah a ce irin wannan abin ya bujiro daga wajen masu ne kamar Annabi Dawuda to sai suka bar tambayar sa cewa shehu Tijani to idan haka ne fa me mata ba sai da na Dawuda alaihi salam ai an ce ya tuba har Allah ya ce fa gafarana da zalika to akan me ya tuba sai shehu Tijani ce min zannihi annahu akhta fil hukmi faqat zatan da cewa ya samu hutar ku a wala wannan kuntin da yi to akan wannan ne kare sai ce ah to ai in tuban iya wannan ne na zato to ai dama Allah ya ce me ma'ana fadin Allah fa gafarna lahu zalika sai ce ai an gafarta masa zalika shine wannan zatan zatan aka gafarta masa sai ce to ai zato ba zunubi bane ba zahirin lamari sai ce ai akabiru siddiqina laysu ka garihim manyan siddiqai ba irin kamar kowa bane ba fa innam yu'akhazuna bi masaqil adh-dhar su dan abu kadan idan ya faru a tare da su sai Allah ya kama su shi yasa suke cewa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabina to wannan shine ya aikin magabata ba a taba wani jarabi da annabawa a shiru akan sa to haka wannan kissa ƙarya ce ba gaskiya bane
wa amma kissa Yusuf wa ikhwa
amma kissa nan ta annabi Yusuf da yan uwansa
walaysa ala yusuf min hata aqbu
babu wani taqubi akan annabi Yusuf
wa ikhwatu
amma ko yan uwansa to ai kaga an lamsa su tabbata ba ballantana zance ilazamce mu a wasu ayyukan su to shi kuma da aka ambaci abu asbada a ciki da kirga su a cikin alqur'ani yayin da ake ambatan annabawa to wannan mance ai ba wai ya bayyana cewa su annabawan bane ba malaman tafsiri suka ce yana nufin wanda aka annabtar da shi daga ayan asuba da ayan annabi yaquba an ce hakika lokacin da suka aiwatar da abin da suka aiwatar ga annabi yusuf su kansu suna masu yan kananan shekaru ne to dan haka ne ba su ma bambance annabi yusuf ba yayin da suka haɗu da shi to dan haka ne suka ce
Eh
arsulu ma na gadan narsawa na abu kuma yarsawa yar abu idan wannan idan annabta ma ta tabbata gare su to bayan wannan ne Allah ne masani
wa amma qawluhu
amma habanin Allah ta'ala a cikin haƙin annabi Yusuf
wa
laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar ibrahim rabbi to amsa tawarkin da yawa daga cikin faki hayi da malaman hadisi cewa ai shi hammun nafsi ai ba a riko da mutum ba a kama mutum dan yayi hammu sai abu ma ba a kama mutum sai dai azumu ne yawa to amma dai hammu wannan ba a magana kan sa dama su abubuwa ne guda biyar akwai hajizu akwai hadiru akwai hadisin nafsi sannan hammu sannan azumu fa idza azamta fa tawakkal ala Allah shine na karshe to zaka hammu ba a kama mutum a kansa kuma bai zama tutar ku a wula ba saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi game da ubangijinsa ubangiji ce idan bawa na ya himmata zai yi mummunan aiki sai ya zama to bai yi ba to sai a rubuta masa lada guda to kaga anan wajen babu tarko a wula a haƙƙi a hammun annabi Yusuf izan yayin nan amma abu samu tafiyar mu hakikan malamai na daga baki yayi da malaman tauhidi shi hammu idan rai ya zama ya karkata zuwa gare shi to sai a ce masa wannan sayi'a ne tarko a wula ne amma abinda wato rai bai karkata zuwa gare shi ba na daga wato humumiha na daga hammu din na rai wa khawadira da tintintinin rai so wannan abun abuwa ne gare shi imam al-qadi ce wannan shine gaskiya to sai hammun nan na annabi yusuf ya zama to daga wannan ne in Allah ya so to sai fadan Allah ta'ala ya zama wa ma ubarru nafsi hai zuwa karshen aya ai ma'ana ba na kubutar da ita daga wannan alhammu wannan nufi ko kuma wannan ka ya zama to a wasa tabarkin nan na at-tawabu kaskantar da kai ne da kuma furtawa da saba wannan na rai saboda abin da aka tsaya kan cikin gaba da gabanin nan kuma aka kubutar da shi to ya za a faɗa ka bayan ku abuwa ta mita yi yaro ta daga biyu bai rata cewa annabi yusuf samsam bai himmantu ba shi wannan zance ma akwai kwangwabe kwan baya cikinsa ma'ana kuma wannan
wannan nan sai na Abu Ubaida wato yana da yana da wajihi a cikin arabiya domin kaga Allah ya ce wal qad hammatuhi walaula ma'ana takdirin nan cin shine walaula arra burhana rabbihi la hamma biha shi ma annabi Yusuf ba dan ya ga dalilin ubangiji ba wato la hamma biha da shi ma ya himmatu da zuwa gare ta eh to saboda ana iya samu a samu takdiri mai tahiri a cikin sa kamar fadin Allah wato innamal bay'u mislu riba eh kaga walaysa zak wato innamal bay'u mislu riba ayana magana ne wato me kuma ce innamal riba mislu bay'i yadda ka fara tuka bada shi wai riba kamar kasuwanci ne to sai Allah ya juya abin ce innamal bay'u mislu riba haka ne kamar wato lokacin da ake tsan a sami da ga Imran ya zama shi zai din kula da masallaci to sai gashi Allah ya sa ba namiji aka haifa mace aka haifa ko tace rabbi inni wadasuha unsa kuma walaysa zakar kal unsa aida ba da sai ce walaysa unsa kal zakari shine makrudu zahir kenan ba sai kai takdimi da tahiri a gurin yawa irin su ya maryam kunsi da biki wasjudi warka iman raki ina gashi sai an fara ruku ake fara sujada to amma sai ce wasjudi sannan warki warka iman raki ina shi wannan takdimi ne da tahiri to irin san ya kai anan wajen walaqad hammad bihi laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha kuma dalilin wannan magana shine ita laula suna ce mata harfum tina'il liwujudi harfi ne wanda yake hanuwa dan samuwar wani abu in ba dan abu kaza ba to da kaza ya faru to wannan shine ma'anar sa cikin larabci to zamu ga duk inda laula ta zuwa qur'ani to sai a samu labarin ta ya zo a gaba kuma za a yi masa muqarana da lami irin wannan gashi nan da yawa walaula ni'matu rabbi lakuntu a gani kaga labarin nasa ya zo da haka walaula annahu kana min musabbihina lalabisa kaga bu labari ya zo da lami walaula an sabbata naka laqad shitta walaula an kataba Allahu alaihim jalaw la azabahum duk inda ya zo qur'ani za ga shi irin wannan amma yanzu ka dauko wannan aya walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi ai ka tsika ka ban kallina saboda annahu su albasa to ina labarin nasa to shine saka ce laula arra burhana rabbi la hamma biha to shine labarin nasa amin
wa qala Allah tabaaraka
haji ga Allah ta'ala ya fada nan game da wato alal mar'ati a sai ta wannan matar sace wa laqad rawadtu an nafsi fasasam
wa qala
Allah ta'ala ya fada
kadhalika linasibu anhu su'a wal fahsha
kadhalika linasibu anhu su'a wal fahsha Allah ta'ala ya fada wa ghalqat al abwab wa qalat italak qala ma'adha Allah innahu rabbiy ahsana mathwaya wa to wannan aya ce wato babban malamin na tafsiri mai at-tafsir al-kabir Fakhruddin Razi ya naka ji sosai ga malamai wanda suka dauki wannan magana irin wannan yan tafsiran shi to gashi an samu daga Allah Allah ya tsarkake wato annabi Yusuf sannan gashi sai ya ce kazalika li nasrifa anhu su'a al-fasha kaga Allah zai shi kenan sannan gashi wato ita matar da kanta tana cewa wal qadara wa annasu fasta sama ita kanta tabbatar da tsarkin annabi Yusuf to wannan yana nuna cewa annabi Yusuf tsarkaka ne ta kowane bangare so da kawai nan ɗan da'awa ne kawai sai ya rusu ila fi rabbiya aka ce rabbi din nan wato inna rabbiya sama suwaya aka ce rabbi din nan Allah ake nufi wasu malamai suka ce sarkin ake nufi wasu malamai suka ce ma'ana hamma biha ai ma'ana annabi Yusuf ya yi mutu zai mata tsawa wazi ya yi mata wazi wakila aka ce hamma biha ya yi mutu da ita ma'ana daga bakin ciki ne alhammu wal gammu da ake cewa ma'ana imtina'u wa anha hanosa gabarinta in gamma sai bakanta mata rai
wakila hamma biha
aka ce hamma biha din nan ma'anar sa yayi duba zuwa gare ta aka ce wato ya himmaci buge ta wa adaba ya da kuma an gize ta wasu malamai suka ce ai haza kulluhu duk wannan ma da tawilin da ake da sauran su kabar da ya kasance gaban annabi manzon Allah ai annabi Yusuf ne wasu malaman sun ambata sun ce mata ba su kushe ba suna karkata ya zuwa ga annabi Yusuf irin karkata nan sha'awa har sai da Allah ta'ala ya annabtar da annabi Yusuf to sai Allah ya sanya masa kwardin nan na annabta to sai kwardin nan nasa ya shagaltar da duk wanda ya gan shi a fusa kyawunsa to ka gani dama haka Allah ya ko inna kai da kunna azimu shine malaman suke cewa masa azamul ilahu kai da hunna
illa annahunna hunna eh Allah bai girma kai da sosai dan cewa su din su ne to amma kaga labarin nan na Annabi Musa sallallahu alaihi wasallama eh tare da wato maqtulihi wato abin kashewarsa wato fa'i fa'il ne dinu anan buru kenan to wannan da wa kaza ya zungure shi kaga Allah ta'ala ya nassanta cewa da ma yana cikin abokan gabarsa kila haka ce ai ma yana cikin kibdawa wayannan da suke kan addinin fir'auna to dalilin wannan sura fiya za a cikin wannan dukkaninsa cewa shi gabanin annabcin Annabi Musa ne malan katar sunan nan katar sunan da Amatu ya fada Annabi Musa ya zungure shi ne da sanda amma bai nufi wato kace shi ba to a bisa wannan magana to ai kaga babu tarko a wula kenan a cikin wannan ka fadin sa da yace ha za min amali shaydani da wadannan nasa ne zalam sa sifa gafir li fa gafara lahu malan dan juraydi yace ya faɗi wannan ne saboda bai kamata ga annabi ba ya yi kisa a tayi umar har sai an masa umarni malam naqashu ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa bai kace cewa Musa yana nufi ba yana mai nufin kisan kada dai ya zungure shi ne zunguri yana nufin ya angide zalunci na sa kala yace aji ga an faɗa an ce wannan ya kasance gabanin annabta ne wannan shine mahukun tattalawa da badan Allah ta'ala a cikin kissa ta sa yace wa fatanna ka futuna ai ma'ana mun jarrabe ka jarrabawa bayan jarraba wasu malaman sun faɗa a cikin wannan kissa da abin da ke gudana gare shi tare da fir'auna wakila aka ce a sanya shi a cikin wannan wato wannan akwatu da sanya shi a cikin ruwa da wani wannan ka aka ce a ma'ana ta sa mun tsantsance ka ɗanɓan cewa ya annabi Musa ibn Jubair ne faɗi wannan da mujahid ɗan jabaru na daga wannan nasu laraba da suke cewa mun jarrabi azurfa a cikin wuta idan khallasa idan ka tafi ta asalin fitina shine ma'anar nan na jarrabawa na'am da bayyana da abin da yake ya buya sai da cewa shi an aiwatar da shi a cikin wato al'adun nan shari'a a cikin zaɓin nan da ya bayu zuwa abin da ake ki to haka nan abin da aka rawaito a cikin labari wanda yake ingada sai a cikin sahihul muslim da sahihul bukhari na cewa mala'ikan mutuwa ya bojan wato Annabi Musa sai ku Annabi Musa ya mari idan mala'ikan mutuwa sai ku yi cire idan nasa karanta hadisi da zai sa Annabi Musa kenan alayhi salatu zuwa yi mala'ikan a lokacin yana bayyana zo ce na bo karɓar rai Annabi Musa ya gaura mata tafi nan da nan ku sai idan mala'ika ya cire to ya koma wajen Ubangiji ya koma inda ya gana da Ubangiji sai Allah ya gaya masa yace kici ga wa Allah ya ubangiji innaka arsaltani ila abdullahi yuridul mauta ka yake ni zuwa bawan da baya san mutuwa sai to Allah sai ya dama da idan nasa bayan ya dama sa sai to koma ga ya Annabi Musa cewa ya ware hannunsa ya dora a cikin raƙumi wato bijimin sa yau duk inda hannunsa ya zama ya shafa to shikenan kowane gashi daya za a ba shi shekara guda to shikenan annabi aka dawo gurin Annabi Musa sai Annabi Musa ya to yanzu idan wannan gashin da na tsaba shekarun sun kare sai ne yace sai mutuwa kuma yace a to ai fa ana gwara yace yanzu to kaga wannan ya nuna cewa ashe ba gudun mutuwa Annabi Musa yi ba tunda yanzu gashi ya ce ai yanzu na'am
zai fi
to a wannan bayani babu ba za a yi hukunci kan cewa Annabi Musa ya yi ƙetare iyaka ba ko a ce ya aiwatar da abin da bai kamata ya yi ba domin dai wannan abu ne a zahiri fuskarsa bayyananne ya ce aikin ma'alin ne domin dai Annabi Musa ya ce ya kare wa kansa man a tahu da lafiya wanda ya zo zai halaka shi kuma ga shi ya suranci gare a cikin suran nan ta dan adam kuma ba zai yi a ce ya sani a wannan lokacin cewa mala'ikan mutuwa ne ba sai an gize da amsa kai nasa wato an gize wadda ta bayu zuwa ta fiyar da idan wannan sura wanda mala'ika ya zo da ita wannan da mala'ika ya suranta a cikinta
saboda jarraba daga ubangiji madaukakin sarki yayin da yazo masa badu bayan nan Allah ya sanar da shi annabi Musa din cewa shi manzon sa ne zuwa gare shi sai ku yi mika wuya yace fal'ana kawai a mutu yanzu akwai ba da amsoshi wato ga magabatan malamai da mazinkirta a bisa wannan hadisi amma da ƙarfi haza asadduha wannan shine yafi katarinta yace kuma shine tawilin Shehu Abu Abdullahi al-Mazari wannan malamin da ƙarfi yare eh shine wanda ya littafi a wato al-Mu'lim bi Fawaid Muslim malamin da ƙarfi yare ya littafi juz'i hudu manya-manya sharhin Sahih Muslim to ana nan bayan kwana biyu bayan Mazari ya tafi to sai shi al-Qari ya rubuta ai wannan malam ya ba wasu abubuwa da yawa cikin Sahih Muslim bai kawo su ba ya kamata mu ma mu kawo su to shi ne hikimar da ake so dalibi ya zamanto a yana bi misali ya zamanto ya wato ya kintu eh bayan an karanta kaga yanzu gashi na faɗa shehina ko min tuhu tawil shehinal imam Abi Abdullah al-Mazari malamin sari amma sai dai masa wato ita ai malam bai ka abubuwa da yawa ba juz'i hudu yayi amma sai dai kawo juz'i ya mai da shi juz'i tara eh ya kawo sharhoyi na hadisin da bai kawo ba a cikin Sahih Muslim wasu gurin kuma ya masa kibi wai kuma ya tabbatar da abin da ya fara to ana nan alƙali biyar bayan ya tafi sai ga wato wani malami shi kuma ya zo sai ta to da alƙali shi alƙali na lasa sai suka yi suna ikmalul mu'lim ma'ana cike mu'lim na malami ya shi kuma ana nan sai ga wani wato ubi eh malam ubi yana rasu da ta shi man kari yadda ya ba wasu abubuwan da ya kamata cike masu ba sai kira nasa da suna ikmalul ikmali eh cikawar cikawa eh sai kira shi yayi masa shi ma juz'i tara yawa sharhin Sahih Muslim to ana nan sai wani malami Sunusi Barha shi ma sai bayyana sai ta shi ma ubin ya ba wasu abubuwa eh ya ba wasu abubuwa to da shi ma ya kamata a cike masa wuran da ya bari sai ya lissafa sunansa shi ma mukammil ikmalul ikmali duk kuma sai musulmi ne kuma dukkan su malika ne baki dan wayannan malamai suka yi wa sai musulmi sharhi eh saboda haka ake san malamai idan wanto ana sabunta al'amura shi za mu ji hatta a cikin arabiya za mu ji da dan maluku yazo zai alfiyar sa sai ce fa'ikatan alfiya ta ibn mu'di wannan alfiyar tawa ta fita alfiyar ibn mu'di eh saboda haka sai ita ya kuma kawo wajen fifikon ana nan sai su yi shi kuma yazo sai ta to ai bari mu tattare baitocin gaba ɗaya na shi Ibn Malik ba baiti dubu bane to bari mu tattare baiti 600 a guri ɗaya dubuncin mu mai shi baiti 600 sai kuma mu ciko baiti 400 da bai kawo ba to shine abin da Imam Suyuti yayi yayi farida ita ma a ciki sai ke faɗa fa'iqatan alfiya ta Ibn Malik ta fi alfiya dan Maliki eh fil jam'i wal ijaz wat tasali to da sai ka ce tabbatar da cewa wannan ta fi Ibn Malik to ana nan bayan Imam Suyuti ya wuce to sai wanda daga cikin malamanmu daga cikin manyan malamanmu na mazhabar malikiya shi ma sai bayyana ana kiransa Imam al-Ajhuri eh an ce yana da kakanni wato kakanni daga kakannin malaman Badamu eh sai shi ma sai alfiya ta nahu sai ce fa'iqatan alfiya ta Suyuti wannan ta fa'iqa ta Suyuti ma to sai kata to shine malamin Abdullahi Uwaisu Allah ya kara masa lafiya yake cewa to ya kamata yanzu kuma a samu a yi fa'iqatan alfiyatul ajhuri to amma ko malamin mu shi ma malam Musa Kurna Allah ya masa rahama wanda yake karantawa nan ya kafai Allah ya karbe shi shekaru da yawa shi ma ya rubuta alfiya baiti dubu wannan kullum hatta a hirar da muka yi da BBC na gaya musu nace wannan abun alfaharin mu ne a cikin garin mu na Kano a samu malami Bahaushe ya rubuta littafin Arabiya kuma littafin da Arabiya nan tasa ko ina aka yi ta duniya ya rubuta baiti dubu kuma wannan malamin ba malamin jami'a bane malamin zaure ne ya rubuta baiti dubu na alfiya wanda wannan alfiya ga ta ana munazara ta ma ana gwada ta da alfiya ta Imam Suyuti har an yi darasa a cikin jami'ar Bayero to wannan yana ƙara nuna mana cewa lallai mu zage dantsi kada mu dinga cewa ai komai ya riga ya wuce an gama wannan babun a'a babun yana nan karatu ne ba mai Allah ka shirye mu gyara halayenmu albarkatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
Amin. To Allah ya taimake mu. Allah ka taimake mu. A shine da mai mace karewa da addu'a. Eh sai addu'a yi. Na'am.
Wa qala awwalahu qadiman ibnu Aisha.
Haji ga malam ibnu Aisha ta yayi tawilin wato shi wannan hadisi tintintini. Da wani nasa. Afsa cewa wannan marin da aka ce an yi da dukan da aka ce an yi wa shi wannan malaika ba mari ne ba wai na zahiri ba mari ne na ma'ana ya mare shi da hujja ne wa faqi sannan shi kansa cire idan da aka ce ba wai cire ido bane na hissu a ma'anawi ne ma'ana faqu ayin hujjati an cire idan hujja shi wannan malaika
wa huwa kala
Imam al-Ghalib ce wannan zance ne abin aiwatarwa a wannan babi ma'rufun sannan nan zance ne a cikin lugar larabci
wa amma isatu sulaimana
amma kaga isa annabi sulaiman
wa ma kadiya
da irin abin da malaman tafsiri suka hakaito cikin ta na daga tarko a wulan sa da wadan Allah ta'ala wa la karfata na sulaimana ma'ana ta sa mun jarrabi annabi sulaimanu shi kuma jarraba ta sa shi ne abin da aka hakaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya fada yace la dufan nan lailata zan yi tawafi a wannan dare a fsa mace ku 100 ko kuma mace ku 99 dari ba daya dukkanin su za su zo ifaratun da wani wato mayaki wanda zai jihadi wani dauka dinin Allah to sai abokin annabi Sulaiman ya ce da shi ke ne insha Allah to sai bai ji ba eh haka ne eh bai ji ba eh haka shi wannan musala ga mana eh Allah ya ji kashin wanda jani hatta a cikin kasar dinsa tunda mu ba sa mun gan shi ba a cikin kasar dinsa abin da yake faɗa kenan yace sai dai yake sai masa cene insha Allah to sai bai ji ba shikenan kawai bai ji ba yace sai zaman to a cikin su babu wanda ta samu ciki sai wato mata guda daya wata ta zo da wato rabin mutum to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na rantsi da wanda numfashi na shiga iko na sa da ya ce insha Allah to la jahadu fi sabilillah ce wallahi da sun yi jihadi sun dauka dinin Allah wa wata irin ma'ani sun fada abinda ake nufi da shuku shine jiki wannan da aka ajiye shi akan kujera ta sa yayin da aka bujiro da shi gare shi kuma wannan shine hukuma ta sa kuma shine jarrabar ta sa aka ce a eh wato jarraba shine lokacin da ya rasu sai kai aka ganshi ya wato ya fada akan wannan kujerar sa yana wato mayita aka ce a wato tarko a wannan nasa shine kwadayin sa bisa haka da kuma yadda yayi burin wai yayi burin cewa wato ya samu wannan abu saboda tamanni ne haka shi ko tamanni kaga tamanni Allah al'amari kenan wakila ka ce annahu lam yastasni saboda ai bai istisna ya ce insha Allah ba saboda abin da ya lallabe shi na rayuwa da yin ya samu hakan da kuma abin da ya rinjaye gare shi na riga buri wakila ka ce hukuma ta sa shine an zare mulkin sa shi kuma tarko a wannan nasa cewa ya so da zuciya ta sa ya zamanto wato gaskiya ya zamanto ga sarkansa ne amsa abokan husuma ta su wasu malaman suka ce a an rike shi da tarko a wula ne karafa babu sa'i wanda shashin matikunsa suka yi mukarabarsa eh wai cewa wato addinin su akwai mutum yayi mutum mutumi ya halatta a yi dan mutum mutumi mai kamar gunki ne sai a ajiye shi idan za a yi bauta ana dan istinasi ba a cikin gida ana dan istinasi a kalle shi a ji daɗi a cikin rai in za a yi bauta kuma sai a kashe baya sai a bauta wa Allah haka ya halatta amma mu a addinin bai halatta ba in ka ga gunki ko wani abu to sai da ya tsana ta yara yawwa ita ma ya ta yara kuma karama amma katun gunki inda za ka ga wasu daga cikin mako da suna yi wannan kuskure ne kana ganin har irin masu ɗinkin nan a zo a sa hoton namiji a sa hoton mace ka ga mutum kamar zai magana wannan kuskure ne yawwa sai dai a sa shi a ɗauke abin da ba zai rayu ba shine tawilin da wasu malaman suka yi misali idan ana son a nuna kayan ado ne ko kayan wani abu to sai a sa mutum sai a datse kan sai zama to kawai sai gangar jikin tsaba kuma kaga abin da ake nema za a samu haka yawwa ba sai an so an sa mutum cikakke ba wannan abin kuskure ne to amma a addinin su a wancan lokacin halal ne to saboda haka sai wata mata daga cikin tace a yi mata hoton babanta aka mutum baban nata sai aka zo da shi gidan aka aje shi ashe bauta masa take to shine bi zambin karafa ko ba'dun sa'i wanda wasu daga cikin matukun sa suka yi amma shi Annabi Sulaiman bai san an yi haka ba to
wala yace wa
na kai Imam Al-Qadi yace amma abinda ƴan tarihi suka tirato bai inganta ba eh wai na cewa shi dan ya bai kama da shi wata wai wai shi Annabi Sulaiman a lokacin a shirin labarin wai Annabi Sulaiman yana ajiye idan zai shiga wanka sai ya ajiye zuban sa a wajen wata matarsa mai suna Aminatu eh wata Aminatu mai aminci mai suna Jararatu sai ba ta ce to gashi ki ajiye min wannan zuban shikenan shi zuban akwai sunan Annabi Muhammad a cikin sa yawa so da shine sirrin Annabi Sulaiman so da sai ta ba bayan ta aji sai ya shiga wanka in ya fito sai ya zo ya karba to shikenan wani sirrin nan a labarin da ake faɗa wai sai ga Annabi wannan ƙarya ce dama wai sai gashi ya zo wai ce ya shiga irin ta Annabi Sulaiman sai ce masa ba ni zo bai ta washi tana washi kawai sai ga mulki ya zo ya dawo kansa gaba ɗaya yanzu mun tunan da nan shi ga aljanu ga waye da sauransu yana kira to ƙarshe dai iya adadin wannan kwanakin da aka yi ana bauta wa gunki a gidansa bai sani ba to shine adadin zare mulki daga Annabi Sulaiman eh to ran nan kawai shi Iblis din wai ya gazi da wannan abun abu a zuwa ana sai kawai dauki abun sai ya wurga cikin ruwa shi kuma a lokacin Annabi Sulaiman bayan ya fito daga wanka sai ce ina zo bena ta ce waye kai to ishi Aminu wani ta ce fita kada abu a kama ka to sai ce to wannan jarraba ce sai fita to da ya fita kawai sai ya koma ya je ya samu wani mai su sai zama yaransa sai yake masa aiki idan an gama yamma ta sai dauko wani abu bashi to ran nan ran da abun mudda ta kare shine wai mai su din wani sai ya dauko da wannan kifin da aka wurga zobe ya fada bakin sa sai aka ba Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman ya dauka ya ga babansa sai ce to alhamdulillah amma fa duk labari ne duk ta sun yace wani ba gaskiya bane ya sa ce mulkin Annabi Sulaiman da annabin Allah ne annabta take tare da shi a ce a cikin zobe kada yake eh wannan ba gaskiya bane domin kaji labarin akwai abinda wato ya zama mafi muni ma a ciki kuma a ce a jingina shi zuwa ga annabin Allah da matan manzon Allah ba zai yi ba da wannan ƙarya ce amin da wai cewa wai ya sallala a sa mulki nasa da kuma yadda ya ringa wato ya ringa zalunci a cikin al'umma wannan mudda fa shi wannan wai sai zai ce ai kaza nan hukunci ya faɗi wani hukunci na zalunci to Imam Al-Qadi yace domin su shedanu ba a sallaka su a sa misalin wannan gashi ko an kiyaye annabawa daga misalin wannan to wannan an gama da wannan bangaren to sai Al-Qadi yace to har ila yau idan wani mutazzi ya saki tambaya wai me yasa lima lam yaqul Sulaiman me yasa Sulaiman bai faɗi wato a cikin wannan kissa da aka ambata me yasa bai ce insha Allah ba Imam Al-Qadi yace wato akwai amsoshi kan wannan amsa ta farko abinda aka rawaito a cikin hadisi ingantacce cewa ya manta daga kai masa sai manta ah wa sumir insan illa li nafsihi go wal qawl inna lahu yatakallam ya manta wannan nan ka dan yaban tadda unubun Allah ta'ala to ga magana ta biyu nan magana shi wannan dan da magana shi wannan mu cewa bai ji wannan abinda abokin nasa ya fada ba an shagaltar da shi anu kabarin abinda abokin ya fada da wadannan nasa cewar sahabu wa habli mulkan la yanbaghi li adin min ba'di Annabi Sulaiman ba wai yaya ka bane saboda kishi amsa wannan duniya ba wai dan tsira ba a cikin wannan duniya sai da sha'anin da lamarin manufa ta sa a cikin wannan nan ka amsa irin abin da malaman tafsiri suka ambata ki sallada alayya kada sallada masa daya irin yadda aka sallada masa sai dani wannan da ya zare masa wato wannan da ya zare masa wato mulkin afsa muddar wannan jarabar da aka masa afsa fadin wanda ya bada wannan magana wanda mun magana ce domin fada yanzu ba ta inganta ba wasu malaman suka ce bar dai ya nufa wato idan wanto yana da wata falla daga Allah da wata kebance da yake banta da ita irin yadda Allah yake banci wannan sa daga cikin annabawan Allah da manzannin sa da kebance mino daga Ubangiji wajira aka ce dan wannan nan kai zaman to dalili ne kuma ya zaman to hujja ne a sa annabtar manzon Allah kamar da yadda aka wato lankwasa wajen karbe ga mahaifin sa Annabi Dawuda da raya mata ce ga Annabi Musa Annabi Isa da ke banta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ceto ga su annabawan kansu na sauran mutane da abin da ya kama da wannan amma kaga kisa Annabi Nuhu alaihi salamu
to ai uzurin ta fili yake cewa shi yayi riko da tawili ne cikin ta da zahirin lafazi saboda fadin Allah ta'ala da yace wa ahlaka to saboda haka tunda yace masa da ahalin sa to sai ne mahukuntar wannan lafazi sai ne musanin abinda aka rade masa din daga wannan ranka ba wai yayi kokonto bane a cikin alƙawarin Allah sai Allah fa bayyana Allah alaihi sai Allah ya bayyana masa cewa shi baya cikin ahalin sa eh wanda wato ya masa alƙawari da cewa za mu samu tsira da kufuri saboda kafirtin sa eh
wa amalihin
da wannan aikin nasa wanda ba na gari ba to wannan ne shi Ibrahim Allah ya kare daga gare shi yake cewa da yawa fa wayanda suke da awar sharifta akan samu ba sharife bane ba eh ta ina ta inda suka zama ba su aiki irin na kakansu eh idan mutum ya zama to sharifi daga cikin gida mai girma to abin da ya kama shine aiki na irin na gidan yawa amma yayin da ya zama to ya bar wannan abin to shikenan sai ga an sunce masa wannan bunuwa din sai ya zama to da'awa yake yi amma ba dan bane sai ce buga misali da annabi wato dawo wato annabi wato wannan annabi Nuhu alaihi salam yace ai gashi annabi Nuhu kowa ya san Kan'ana dani ga annabi Nuhu amma da yi aiki ba irin annabi Nuhu mai Allah yace innahu laysa min ahlika baya cikin ahlinka innahu amalun ghayr salih saboda shi ma'abocin aiki ne wanda ba nagari ba kai kuwa aikin ka nagari ne saboda kaga ashe wanda bai koyi da kai a cikin ayyuka ba to ba danka bane ba haji ga ya sanar da shi cewa shi wato zai halakar da wayanda suka zalunci suka yi zalunci sannan ya hana shi amsa wannan muhadaba ta yi fi kai ya magana a kansu to shikenan fa me eh sai aka dake wata bai haɗa tawili da wannan tawili eh wau tiba alai aka aka rarrafka akai nasa wa shi baka wau shi ma yaji tsoro na da gabatuwar sa ga ubangijin sa ali su'ali ma lam yadallahu bi su'ali fi saboda ya tambaya abinda bai masa izini ya tambaya ba
wa kana nuhum fi ma
shi kuma annabi Nuhu ya kasance a cikin abinda malam Naqashi ya kaito bai san cewa din nasa Kan'ana ya gafurta ba an faɗi wani wannan a cikin wannan aya kaga wannan duka baya hukunta wato sarku aula wato ga annabi Nuhu wannan abin da muka ambata na daga tawilin sa daga wato wannan tasa da tambaya a cikin abin da ba izini gare shi ba ba kuma yi hani anu gabarin sa ba sai ce to abin da kuma aka rawaito a cikin hadisi ingantacce na daga cewa wani annabi kamar Uzair ko kuma annabi Musa cewa turuwa ta cije shi sai kawai ya saka kone gaba ɗayan alƙarai wannan turuwa baki ɗaya to sai Allah ta'ala ya wayi zuwa gare shi yanzu dan tururuwa ɗaya ta cije ka sai ka kone al'umma daga al'ummai wanda suke yin tasbihi ga Allah to kaga a cikin wannan hadisi babu cewa wannan abin da wannan annabi ya yi a cikin sarku aula ne bar dai ya aiwatar da abin da yake ganin maslaha ne kuma gyara ne da kashe wanda izumin tole su da jinsi na sa kuma zai hana amfani da abin da Allah ya ta'ala ya halatta ala tara yanzu baka ganin cewa wannan annabi mai girma ya kasance mai sauka karkashin wata bishiya yayin da wato wannan turuwa cutar da shi to sai ijuya birali da karabka sa na gabarinta saboda tsoron kada wato ya zama sun cutar da saki cutarwa gare shi a cikin abinda Allah ya wayi gare shi babu abinda zai wajen tarku a wula barde ya kiraye shi ne zuwa daukan juriya da barin wato a ta tafi kai kara irin yadda Allah ta'ala ya faɗa wala in sabartum lahu wa khairun lis sabirin domin zairin aiki nasa kada dai ya kasance saboda cewa ita ta cutar da shi ne a cikin kemanta kansa saboda haka wannan ramuwa ili na su yi ga kai nasa da kuma yanke cutar wannan wanda yake tunanin ta min baki yasin na wani hunaka daga sauran taurarin tururuwan za su yi wa sauran mutane sannan babu wani umarni da ya zo wani lamari da ya ce an zo an yi hanya akan wannan fa yu ashabihi balladana a jingina masa tarku aula sannan babu nasiya cikin abin da Allah ta'ala ya wahayi zuwa gare shi da wannan nanka sannan babu wato babu tu babu nafsi na tuba wala istighfar kuma yin istighfari min daga wannan aiki da aka yi wallahi alam Allah ne masani idan an ce menene ma na fadin annabi sallallahu alaihi wasallama babu daga daya fa ce wato alam ma ya tabbata wato ya hadu da zambi zambin ma'ana ya himmatu zai yi tarku aula sai auka da ko ya kusanta yi sai annabi ya dan annabi zakari ya'u ko kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato wannan shine tambari na malaman hadisi duk lokacin da malami zai faɗa hadisi sai ya ga wannan hadisi ya kawo shi ne da ma'ana ba ya kawo shi da lafazi ba domin annabi yana cewa wato nadallahu ra'an sami'a maqalati fa hafa adda kama sami'aha yadda ka ji haka zaka bayar yauwa saboda haka idan ku ka kawo ba tare da yadda ka jin ba ma'anar ka kawo to shikenan sai ka ce auka maqala sallallahu alaihi wasallam yauwa cewa auka maqala su malaman hadisi sun gane cewa wannan ba nasi ne wanda ya kawo shi kobo da kobo ba yayi tasarrufi a cikin wato yadda ya kawo shi to kaga amsa a cikin wannan kamar da yadda ya gabata ne na daga zaman nan na annabawa wannan da ta auku ba tare da nufi ba zarafkaniya da kuma rafkana fasali kenan da kare bai mana to ga azumi fa ya bu karshe jama'a yau gashi an shiga wato za a kare na goman wahala ko ai goma ta marmari goma ta wuya yanzu kuma za a shiga ɗayar to su yara suna cewa goma ta tsakin sallah amma masu hankali suna ganin goma ce wadda manzo Allah yake ta yawan magana kanta goman karshe na Ramadan babu wani lokaci da ya kai wayannan lokutan daraja ba wani lokaci da ya kai wani lokacin irin wannan lokacin ganawa da Ubangiji ba lokaci da ya kai irin wannan lokacin wato ka gaya wa Allah bukatunka kai ibada kai istighfari ka nemi gafara Allah kan abubuwan da suka wuce sannan kuma ka nemi duniya ba wai iya lahira ba yauwa ta gifi ma ta ataka Allahu daral akhirah sai Allah ce wala tansa nasibaka minad dunya kaka ce a iya lahira kawai abinda kai baka mutu ba yauwa wanda ya mutu zai nemi iya lahira kawai amma wanda tunda kana nan to sai ka hada da duniya tarki Allah sai da fara gabatar mana ma da addu'ar duniya sannan aka tsara hira yace rabbana atina sace min fid duniya hasanatan sannan wa fil akhirati hasanatan a tunda kana dan duniya dole sai ka yi ma a duniyar ma ko ba haka ba yanzu da ba duniyar nan dan man da zaka taso daga inda kake kazo wajen karatu ma sai da mai gagara yauwa to haka dole sai an hada a hada da duniyar da lahira baki daya to saboda haka wannan lokaci ne kar ai kasa a guyuwa a jajirce da ibada da addu'a musamman ba ma irin wallahi ni ina ganin duk yan kasashen duniya idan ba su yi addu'a ba mu ne ya cancanta mai addu'a a dai har da kuncin rayuwa ba in duk kasashe ba su yi addu'a ba to dan Najeriya bai kamata ya kwanta a wannan lokacin ba jiya nake buga misali a wajen karatun mu na tafsiri cewar wato shekara 20 da suka wuce a Makka idan zaka sha shayi kofi daya riyal wahid ne yanzu ma haka ne in zaka sha shayi kofi daya ba madara riyal wahid ne bambancin kawai da aka samu shine a wancan lokacin da madara ba madara riyal wahid yanzu kuma idan da madara to riyal biyu ne idan ba madara riyal ɗaya ne kaga har yanzu shekara 20 abu ɗaya bai canza ba amma mu yanzu kowannan canjin riyal da a wancan lokacin naira 40 ne a yanzu ko ana maganar wato ba a matan nawa bane ba a wancan lokacin wato shekara 20 din nan zaka sha mamakin ya al'amura suka zama sun canza haka to kaga ashe yau idan dan Najeriya bai tsaya ya addu'a ba babu shakka idan ka neman validi a duniya to babu samaci kafin wannan lokacin ba maganar shekara 20 ake ba maganar ko shekara 8 ko shekara 9 ake shekara tara nan kana sayan shinkafa buhu na waje naira 700 da abu a wannan lokacin idan ka je ka bada naira 100,000 za a baka buhu 10 da canji mai yawa amma a yau shinkafa irin wannan idan ka je ka bada miliyan guda za a baka buhu 10 ne a baka dan karamin canji miliyan guda ana magana buhun shinkafa irin wannan naira 95,000 to yanzu ina za mu ji shi da ake cewa ana ba da labarin cewa shugabanni suna yoranci wannan rancen zai dawo kanka kai talaka a ce kawo ka ba kai karatu nan kuɗi za ka ba ka bayar a
a haka za a dinga matsaka sai ce ai dalla ta tashi a ai wai to inda ta tashi ta America ta tashi to mu kuma mai shi kuma ina ne to musifu ne ga sunan kala kala ashe ba abin da ya dace gare mu sai mu tashi mu ta ga yawa Allah muna bambanci Allah mun tuba mun sani cewa abin da sai ku fabi ma kasabat aidiku wai abuwan kafir to Allah mun tuba zanban mu ne suka janyo wannan azaba Allah mun tuba ka yafe mana ba ma magana kallon shugabanni ko na ba mu kalli kanmu zanban mu sun gudar tsaje ai yanzu misali dalar nan da ake cewa za ta kai 2,200 da wani abu ai kai sun tashi ko yanzu a yanzu dala ai ta jiya 1,240 da wani abu ce to me yasa kayan ba su sako ba ashe musifar ba iya shugabanni bane har da mu kanmu ai ya kamata yadda dala ta tashi kayan suka tashi to yanzu ta sako sai mu kayan suka sake sakowa to a sunan muna nan sai mun ga abin da hali yayi da an magana a ai sabo koda ce waccan kudin da ya tashi tsoho koda ka sai rai yanzu ba kamata ka dawo wa talakawa haƙƙin su ba ka wani abin zamu ga haƙƙin abin da shugabanni ne wani abu kuma namu ne mu kanmu to muna roƙon Allah Allah ya kawo mana dauki ya kawo mana gyara irin abin da muke gani a kafaci na ci gaba mu Allah ya kawo kasanmu albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a wanda kaga bai tsaya tsayin daka a cikin irin wannan lokaci ba to babu shakka an kana neman balidi to an gama an ce kullun sai Allah madaukakin sarki ya yanta mutum 60,000
inna lillahi
a cikin al'umma wannan mutum 60,000 din kaga duk wato duk lokacin da aka ce an samu kwana 10 mutum 600 kenan to an ce idan watan ramadana yayi kai irin wannan lokacin za a shiga goman karshe to za a ninka wannan adadin za a ce to kullun za a dinga irga za a dinga yanta 600 kullun kun an ce yantawa da ya cancanci shiga wuta saboda mai zunubi ne mai yawa amma yanzu saboda ya tsaya tsayin daka yayi ibada a cikin wannan wata yanzu an yanta shi ya bar wuta ya koma aljanna Allah kai mana haka an ce duk lokacin da kuma ba dan gata yayin azumi duk lokacin da ka zo kana yin bude baki ka ji dai daɗi kake ci ko amma ladar 7,000 Allah zai baka ladar 7,000 idan ka zo sahur ladar 7,000 sannan mai azumi mala'iku 70,000 suna yi masa salati a gare shi suna yi masa Allah Allahumma aghfir lahu Allahumma arhamhu gara ba sa tafi kawai shi zaman da yake cewa wato da al'umma sun san meye ramadana to latamannat an takuna sanatu kullaha ramadana da sun yi burin cewa duk shekara shekarar gaba ɗaya ta koma ramadana a yi ko yanzu jama'a da Allah annabi tsakani da Allah ba mu'auna kafin ramadana ya shigo ai an daga da dankuncin da aka shiga ka je za ka so shinkafa ba ne taimakon ka ka je ka so shinkafa mallam rabin kwano naira 1,800 ko kuma kwano guda naira 3,000 da wani abu kudin su kasa samuwa sannan abincin gashi mai tsada in ka soyata da wannan kudin fa ba shi kenan ba yanzu ana bukatar mai shi ma musifa ce ana bukatar magi da waye da sauransu su ma wannan tashin hankalin ne kai ruwan jarka ma musifa ne wanda zaka tsare abu mai tura kura ka siya shi ma wata musifa ce to yanzu watan nan da ya shigo ai duk talaka mun san alhamdulillah an dan samu sauki saboda an samu abin da sanan zaka je ka siya yau Allah ya sa wani bawan Allah ya dubu zuciya ya yi wa kansa fada ya dauko ya baka sadaka ka karbe shi ka ci to jama'a idan watan ya fita kuma ya zama kuma ne ashe wannan yana karu nuna mana cewa lalle sai mun tashi mun sake zagi dantsi mun roki Allah Allah ya kawo mana dauki da taimako a cikin al'amuran mu albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce duk sujjada ɗayan kai ba sallah tana da sujjadoji ba duk raka'a ko sujjada guda biyu to duk sujjada ɗaya akwai lada guda 700,000 da za a baka duk sujjada guda ɗaya sannan kuma za a gina maka gida na musamman a cikin aljanna na wannan sujjada kwaya ɗaya sannan kuma duk tarawihin da aka yi in ka yi tarawih a cikin masallaci ya halatta ka yi a gida ko amma kai a masallaci shi ma ana so domin akwai mala'iku da suke kewayawa suke shafar bayi duk wanda aka yi dace mala'ika ya shafe shi a cikin wannan tarawihin to shikenan ya yi sallama da harkar shiga wuta ya zama ƴantacce har tashin alƙiyama Allah kai mana haka albarkacin manzon Allah to zaka lalle ƴan uwa mu jajirce mu sa irin addu'o'in nan na farko dai kan mu manta da ƴan uwan mu na Gaza kan mu manta da ƴan uwan mu na wato Palestine alhamdulillah jiya nake ganin wani bidiyo wato mai farantawa al'umma rai duk wannan musiba duk tashin hankalin nan sai ga su sun cika masjidil Aqsa mana ana ta karatu ana salat tarawih a cikin sa duk da wannan musibar da kisan da ake da sauransu har yanzu mun ki karewa eh masallaci a Aqsa ya cika tab ana sallah a cikin sa saboda wannan akwai abin farin ciki kwarai da gaske ko muna ƙara godiya ga Ubangiji muna kuma roƙon Allah Allah ya kawo musu sauran Allah ya kawo musu dauki albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kan mu manta da su a cikin addu'a kan mu manta da garin mu shi kuma shi ma a cikin addu'a da yanki da nafir da yan masu bandit din nan da sauransu Allah ya kawo mu da tsaro a cikin yankin mu da kasan mu baki daya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin Fatayi yanda ka rabe mana to idan ka ce
faida da faita arin salawatu Allah alaihi
to idan alkali idan ka kore amma wato idan amincin Allah tabbata gare su ka kore wa annaba tarku aula ka kore mu tarku aula da abin da ka ambace shi na daga sabanin malaman tafsiri da tawilin malamai muhajjikai to menene ma'anar fadin Allah ta'ala da yace wa ashe adamu rabbahu fagawe sannan abin da ya maimaitu ma a cikin alqurani da hadisi ingantacce na riga furta wannan na annabawa da tarko aulan su da tuban nan nasu da istighfarin su da kukan da suka dinga yi amsa abin da ya shude da gare su da tsoron da suka yi idan ka tambaya ka ce ka tabbata ganin an ji tsoro ka tabbata ganin an tuba ka tabbata ganin an istighfari milla shay'a na riga babu komai ai sai don Allah ya wannan abu to fa alam kai sani Allah ya mana gaba da kasar da kai mai neman sani cewa darajar nan na annabawa a cikin daukaka da kuma daukaka da sanin ubangiji mana kokin sarki da sunna ta sa a cikin bayinsa da girman nan na sarauta ta sa da karfin rukun sa na riga abin da yake daukan sa bazan tsoro da gare shi jalla jalaluhu da kuma jin tsoro na riga wato ruko da abinda ba za a yi ruko da waninsu ba da shi kuma cewa su a cikin tasarrufinsu da wasu al'amura wanda ba yi hannu gare su ba ba kuma yi musu umarni da ita ba sannan aka riƙe su da ita alaiha da wato biyi gairin aka riƙe wasu su da shi ko? To. Aka zantar da su bisa mabiya da sababinta sannan aka zautar da su daga wato riko biya da ita sannan suka zake mata a safukan nan da tawili koko tarafkanuwa koko neman karuwa na daga al'amuran duniya wanda ke almubahata halattattu suna masu tsoro suna masu tsoro wannan kuwa to yace waye zunubu waye nan tarku aulade bil idafati ila ali mansubihim wato idan aka yi la'akari da girman darajar su sannan kuma ma'asi ne idan an dangana zuwa sikar nan na biyayya ta biyayya nan ta su ka zunubu ga gairi ba wai kamar zunuban wasu su bane ba ba kuma kamar ba ma'asi bane ba ba tarku aula bane eh domin dai shi azzamba wato shi azzamba wato abun riko ne mina shay'i daniyir rabili wato daga abin da ke kaskantacce wulakantacce daga shi ne ma ake cewa zanabu kulli shay'in ma'ana karshen komai ana cewa aznabun nas wato wannan ai kuma ce haza min aznabin nas wato yana cikin kaskantattun mutane kaskantattun su kenan to kaga wannan shi ne mafi kaskantin ayyukansu wasu wa imaya jarimin awalim shi ne mummunan abin da yake gudana na daga halayensu saboda Allah ya tsarkake su ya kiyaye su da kuma wato suka bazinin su da kuma zahirin su da aiki wanda yake nagari da kalma ta tsarka da zikiri wanda yake azzahir wanda yake mabayyani da wanda yake boyayye da tsoron Allah da girmama shi a cikin sirri da kuma bayyane amma wasu su yana cuɗanya da tarko aula manya da munana da alfashoshi abinda wato zai kasance idan an raba ilai zuwa gare shi in an raba masa wayannan tumatubai a haƙi nasa sai ya zamanto kamar kyawawan aiki ne irin da yadda aka ce kyawawan aikin kubutattun bayan Allah wato zulmi ne na al-muqarrabin makusanta Allah malamin ya buga mana misali yace ai misali kamar mutum ne kawai ya zo wucewa sai ga da tijiya kofar gida da ya gamsa kofar gida suna zaune yana zuwa sai ya zo wucewa har ya zai wuce sai ya ɗauko sai ya cire takalmansa ina ba su ce salamu alaikum barku da yamma ina gajiya lafiya lafiya da sai ya wuce aka ce wannan mutum ya kyauta aka ce kwarai ya kyauta bai san su ba kawai ya ga furfuransu ya tsaya ya gaishe su haka aka mutum kirki ya kyauta to shikenan can sai ga dan ɗaya daga mai gidan wanda shi har mai gidan har da shi a cikin su a wannan gurin suna zaune ina zuwa shi ma sai yace salam ita ce takalman sa yadda wancan mutumin yake ita ce takalman sa yace assalamu alaikum baran ku da rana lafiya lafiya sai wuce aka ce wannan ya kyauta aka ce a bai kyauta ba bai kyauta ba aka ce ai yake yace so ai wancan ba san shi ba shi ko wannan an san shi kamata ai zo ya durkusa kowa fulla fulla baba ina kwana ina gajiya lafiya lafiya wannan ma baba ina kwana lafiya lafiya sanai wuce to kaga irin aiki da suke yi amma sai aka ce wannan zunubi a aikin da yake wannan kuma ya kyauta a aikin da yake to shine hasanatu al-abrari sai asu muqarrabina amin
ai yarauha
ai ma'ana suna ganin ta idan an raba zuwa mafi girman halayensu sai zaman to kamar zunubi ne wannan gurin to haka nan al-isyanu shine at-tarku wato bari da sabawa kaga an samu kunta wannan lafazi ko yaya kasance na daga raftanuwa ko ko tawili to wannan ma sabawa ne da kuma bari amma bar da zai ce fagawa ma'ana ya rashi sanin cewa wannan bishiya ita ce wanda aka yani akan ta shi kuma algayyu shine rashin sani aka ce wato ya kuskurewa abin da ya nema daga dawama cikin aljanna yayin da ya ci wannan bishiya sai ya zama toburin nasa bai tabbata ba wannan gashi annabi yusuf alaihi salamu shi ma an rike shi da wannan fadar nasa ga daya abokan nan nasa guda biyu na wannan kurkuku ya ce uzkurni inda rabbika fa ansahu shaytanu zikra rabbihi falabisa fi sijni bi asniyan ila aka ce amman tadda annabi yusuf ammatan allah
wakila unciya sahibu
eh anti amman tadda wannan abokin nasa an yuzkura wani sayyid al-malik yaga wa shi shugaban wannan sarkin yaga masa labarin annabi yusuf manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace ba dan wannan kalma ta annabi yusuf cewa uzkurni inda rabbika ba malami sa yace da bai zauna a cikin kurku irin zaman da yi ba an ce ya zauna ne adadin wannan wannan kalmomin na uzkurni inda rabbika eh wato wato sai dai wannan 12 adadin wannan kalmomin nasa ibn dinarin ya fada malik ibn dinar kenan sai daga cikin sufayi bayan Allah ke wanda su kullun kawai sun zama kamar mala'iku yusabbihuna al-layla wan nahar la yafsuruna kullun tasbihi kullun zikirin Allah ba a san abin da zai daɗa wa zuciya ba shi ake yi ba shine wata rana ya zo cewa ya aka sai ga mai baure sai ce sai zo to ba ku idan wannan kudi babu shi yana zuwa sai malam mai baure in baka takalman nan nawa ka bani baure mai baure kalle shi ya ga gaba ɗayan sama kayan sabo abin da zai zuwa zaman takafi sai sauran takafin da aka bada shi to yana gaya masa haka to sai kuma idan haihu sa sai kawai hamal sai hali ya kama shi ita yanzu ni ne na ba Allah na ba tasbihin Allah na zo gurin mai aure sai hali ya kama shi ya tafi yana ta tuba ina istighfar yana gaya wa Allah ya tuba yau ya koma ga ɗan duniya ina neman wani abu a gurinsu kawai sai aka zo ashe mutane sun gano malu ɗin dinar a wajen mai aure sai aka gano mai aure aka ce kai mai aure hali Allahka yau har ka samu damar yin magana da malu ɗin dinar mutumin da kullum da in ka gan shi daga karatun Qur'ani sai zikirin Allah sai salati ga manzon Allah yau shine ya samu dama har kai ce ku ce kuka yi magana sai ce au shine aka ce shine to sai kana shi ma sai tashi yace kun ga wallahi zuwa yi ga yadda yace mun sai kirawo yaron sai ce kaga dauki kwandon nan gaba da kai masa ka je kai dabarun da zaka yi karba kana ina karba dama ba kai bawa bane to ka zama dayo na yan taka ya bi shi ya same shi a hanya sai daga masa mallan gashi an kawo an ce an umarni an ce a kama ya same shi yana hawaye ya wayo ce dan Allah kyare ni ne yanzu tuba nake zuwa ga Allah ya fi min wannan abin da ne yace ite ka karba dan Allah ite kai maka kyare dan Allah ice in ka karba fi itaki akwai yanci na daga ba bauta zuwa yanci ice duk wanda karba fi halaki akwai halaka ta domin na bi wa zuciya abin take su to nan sai irin wannan in mu za a hukunta da wannan ai sai abin da haje eh Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba
lamma kala zalika
yace yayin da annabi yusufa ya faɗi wannan magana sai aka ce da shi
ita ka ta min duni wakila
yace yanzu ka riki wani wakili min duni bayana law ila na hafsaka lalle zan tsawaita kulle ka cikin gurku an ta sai shekara 12 ne fa kala yace ya rabbi ya ubangiji an sa kalbi
kasratu
yace yawan ibtila'i ne ya mantar da zuciyata ya ubangiji to fa kala babu shaji malamai suka ce yuwa khazul anbiya'i ana rukun annabawa da misqal zarratin wato koda kwayar zarra ne nauyin misqal zarratin ana kama su da shi saboda darajar nan ta su inda huga ubangiji amma sauran halittu kuwa sai a kawai kai gabarin abin da suka yi saboda karancin kulawa da su a cikin rubanyen ma a tobi abin da suka zo da shi min su ila daga cikin mummunar da shi wani ba Allah ya ce masa Allah ka ce masa talauci talauci ba wai an ce masa ko addu'a kaga mutum yana yi ana hubu ana karbata to irin wanda ba a saka jama'a sani an ce akwai lokacin da bawa zai addu'a sai Allah ya ce mala'iku su ya ubangiji wani ne mai yawan ambatanka mai istighfari mai salati mai tasbihi sai Allah ya ce ku kyale shi a ina so ina jin dadin muryar sani sai ta bambanci ga ubangiji to Allah kuma yana jin dadin muryar sani shi da irin abin da ya faru lokacin da annabi Musa da annabi Haruna ya daga nuna addu'a rabban radiyallahu ala amwalihim washdul ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adhab alazim ai Allah ya ce qala qad ujibat da'awatu kuma fasaki ma malamin sun ce tsakanin wannan da wannan tsakanin addu'a da annabi Musa yi da amin din annabi Haruna da cewar sa qad ujibat da'awatu kuma fasaki ma shekara 40 ne a madadin sanan annabin Allah sai da shekara 40 sannan ka amsa masa addu'a sa to shine wani ke cewa ai shi gwar ka addu'a da mai shi ya bashi addu'a ba su buƙata su kauke da shi to Allah ka shuta to za mu ga san abubuwan suna da yawa Allah ya kawo mana dauki biya buƙatun mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai kama wajen da wannan firka ta farko ya kawo afsa jerin makul nawa abinda muka ambace shi ya ce idan annaba sun kasance ana rukun su da wannan ya ce yin abinda ba a rukun wasu su da shi na daga rafkanuwa da mantuwa wa ma zakarta huko abinda ka ambace shi wa haluhum arfau kuma ga halin su yanzu da waka idan to kaga halin sa wannan yayin a cikin wannan
aswa halan
sai zaman to shine yake munin hali kenan a wannan lokacin min gari da gojon musun su
fa alam
kai sani Allah ya karrama ka yadda kai mun karrama annabi
Allah na lusbitu laka al mu'akhadha
cewa ba ma tabbatar maka da cewa akwai wato mu'akhadha akwai kamu ko akwai riko fiya ba wannan
ala hajjil
mu'akhadha amsa hajjin nan na wato rukon musun su bar dai muna cewa su annaba za a rike su da wannan karen duniya dan wannan kai zaman to ƙari ne cikin darajojin su sana jarrabe su da haka dan wannan istijarar nasu ya zaman to lahu gare shi sababi ne na tsawakar darajar su irin yadda Allah ta'ala ya fada ثم تبيه ربه فتاب عليه وهدي وبنجي يا فلاك النبي داود فغفرنا له ذلك آية زوا قرشان آية
الله
يا فلا باين فدن أنه موسى تبت إليك سي الله يتي إني سبيتك على الناس Allah ya faɗa bayan jarraban nan ta Annabi Sulaiman da kuma yadda Annabi Sulaiman ne mai da lamarin sa zuwa ga Allah to Allah ya ce fa sakharna lahu riha hayi zuwa ban Allah husna mab shashin malaman tauhidi sun faɗa ya ce kaga ta bata ban nan annabawa a zahiri ta bata bai ne amma a hakika kuwa karamomi ne da kuma karin kusanci ga Allah kuma ya yi nuni zuwa kasar nan abinda muka gabatar da shi wani dalilin kuma gai ruhun min albashar kuma dan an yi haka ne dan a fadakar da wasu daga cikin mutane daga cikin su ko kuma wanda ya zamanto baya cikin darajar su da wannan rukun da aka yi musu da zalika wannan ka sai su dinga jin alhazar tsautuwa su kudurce almuhasabata wato mutum ya kansa ya tabi kafin Allah ya masa
fayaltazu mun shukura sai su lazumci godiya ga Allah afsa nimomin da aka yi musu ki tattalin hakuri afsa jarrabobi da la'akarin abin da ya auku ga ahalin wannan nisabi madaukaki wanda yake abin kiyayewa to yaya ga wanda bai kai annabi ba to dan haka ne ma malam salihul murriyu ya fada yadda kaga ammatan annabi dauda wato shimfida ce ga wanda suke masu tubuwa zuwa ga Allah malam ibn adai ya fada yace abin da aka fada daga kissar annabi yunus bai zama tuta waya gare shi ba sai dai wannan neman ƙari ne daga annabin mu sallallahu alaihi wasallama wani dalilin kuma to sai a fada gare su to ku din da kuke magana da wanda ya dace da ku cewa wai annaba suna yin tarko aula fa ai kun yadda cewa wato idan dai an samu ijtinabul kaba'iri an nisanci manyan zunubai to akwai gufranin saga'iri an gafarta kanana to tunda kun alakan cewa annaba suna yin tarko aula kanana ba sa yin manya to shi kenan kaga ba magana ta kare to ai babu sabani a cikin wato cewa annaba masu mai ne daga tarko aula manya imam al-qali to abin da kuka halatta na aukuwar tarko aula gare su to a gafara ce gare su a bisa wannan magana ta ku to in haka ne me kuke nufi da cewa Allah zai rike su da ita a yayin nan a wajen ku masu halattawa da kuma tsoron annabawa da tuban su min hada gare ta alhalin ku an gafarta ta in ma akwai mana a matafiyar ku kun ce akwai mu ba matafiyar mu babu ku tunda ku kun ce akwai to ai kun yi ittifaki cewa in dai an nisanci manya karanan an yafi to in haka ne ashe kaga ba wata magana kenan
fama ajabu bihi
alƙali yace abu duk da suka bar amsa da shi to mu ma shine jawabin mu amsa rukun da aka yi da ayyukan nan na rattanuwa da tawili ma'ana nan alƙali abin da ya jefa musu na amsa ai na tambaya shine eh kude wasu yace a tunda ku a gurin ku suna yin kanana mu kuma a gurin ba sa kanana to shikenan mu haɗu baki daya ai kun ce nafsi ya tabbata in an bar kanana ai an bar manya kanana ma an yafi to shikenan tunda kun yadda cewa an yafi kanana to yaya kuke tambayar mu cewa me yasa suke jin tsoro me yasa suke tuba me yasa suke kuka me yasa suke koma zuwa ga Allah to abin duk da kuka ba da amsa kan wannan shine amsa da zamu ba ku akan ayyukan rafanuwa na manzon Allah da sauran annaba da kuma tawilin da aka
wa kan ila
haji ga an ce
innaka tarattal sigfaran nabi sallallahu alaihi wasallama
haji ga yawan yin sigfaran annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tuban nan nasa da wannan wannan na daga annabawa
alawaji mulajamatul
kudu amsa fuskan nan na wato lazun ta kaskantar da kai ne da kuma ubudiyya ta ubangiji da kuma wato furtawa da cewa ya takaita yaya kare saboda godiya ga Allah saboda wato nemomin da Allah ya yi
irin
yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato kuwashi kuma an amintar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a riƙe shi daga abin da ya gabata ba da abin da ya jinkirta annabi sai ce ni bana zama bawa mai godiya ga Allah ba manzon Allah ya faɗa haliga ni na fi ku tsoron Allah na bi ku sanin bai ma arziki abinda nake jin tsoro gare shi harsu dan asali muhasibi ya faɗa yace kaga tsoron mala'iku da annabawa tsoro ne na girmamawa da kuma ibada ga ubangiji ga Allah domin dai su annaba amintattu ne mala'iku ma haka wakila haka ce sun aiwatar da haka ne dan ai koyi da su tastanna bihim umamum al'umma su sadama sun sunnantu da su abin da suke yi
kama qala sallallahu
irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai da kun san abin da na sani wallahi da kun yi murmushi kadan da kun yi kuka da yawa wani dalilin kuma haji ga cikin tuba da yin istighfar ya ko ta ma'anar akhar wata ma'anar daban tattausa wanda tashin malamai suka ishara zuwa gare shi mahabbatul lahi shine kiran soyayyar Allah Allah ta'ala ya faɗa
inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كذا أبن دم الزنيس كفارة دان نباوانا استكفاري دتوبا يزوى جا الله دمج الأمر يزوى جا الله دكوم عوضوى جا الله كوم نلوكتي wannan kira ne ga soyayya Allah da kuma neman gafara fi shi istighfari fi ma'ana tauba da cikin sa akwai ma'ana tuba haji ga Allah ta'ala ya faɗa ga annabin sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na tarko abulan sa na abin da ya gabata da kuma abin da ya jinkirta
laqad ja'a Allahu 'ala an-nabi wal muhajir
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار.
وقال الله تعالى.
وتوئتون الرنا تيو. سنة كريمة كم الدين المسلمين. دوما عيرو من الرناني. الله يباو من زن الله نصرني كريمة. أياكن ذاكي نفتو مكة. فتو مكة أني شفنا بوما نيجوا دينسا. بوما قازمي من زن الله يفتو دك مدينة. كما gom wato 20 ga wata aka bude makka wato abin da ya faru na bude makka a tun a lokacin da aka yi Hudaybiya a shekara ta 6 to an kafa dokoki da kaidoji na cewa ga yadda za a yi sulhun nan tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga Madina zai shiga makka da kuma su Qurayshawa na makka na farko dai a cikin wannan shekarar ba zai shiga ba annabi ya yi da nabi kuma za a ji yaki ba za a yaki ba annabi zai yake su kuma ba za su yaki annabi ba annabi ya yi da nauku aka ce to wanda da yake so ya shiga akadin Qurayshawa daga cikin kabilu ya shiga wanda kuma yake so ya shiga akadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma ya shiga sannan sai aka ce abu na hudu duk mutumin da ya zo daga cikin mutanen makka ya zo madina to lalle annabi ya dawo da shi wajen su makka amma kuma duk wanda ito daga madina ito gurin annabi ai zo ito gurin Qurayshawa su kuma ba za su dawo da shi ba kaga wannan zahirin zalunci ne dan a lokacin sai sahabbai sayyidina Umar sun cewa kaifa narza bi hadhihi ad-daniya ya rama da wannan kaskanci manzo ya tsaya da shi a rubuta haka wanda duk yazo daga cikin mu za mu mai masa shi wanda kuma yazo daga can to ai dama wanda ya fita daga cikin mu to me kai shi ya fita daga cikin mai tafa wajen su to da ka ba wata magana kyalle wannan magana to wannan sune irin abubuwan da aka rubuta na sulhu to sai zaman to a an samu kabilu daban-daban wannan kabila ta shiga cikin a hilf Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a tare da manzo Allah wayannan kuma sun shiga tare da Qurayshawa to ya akai ana nan rannan an zo ana sallah a wani guri kawai sai wayancan da suka shiga suka je mutanen a Makka suke kuma suna tare da manzon Allah kawai sai gashi an zo an diran musu an zo an kakashe su aka zo a kashe irin yadda yanzu a kwanan nan mun ji labarin akwai wasu suna cikin yin sallah ashar su ma ka zo aka yi musu sare-sare da sauransu muna fatan Allah ya kama da dauki abin mamaki wayancan arna ne suka yi wa musulmai wayannan kuma ba ta garin musulmai ne suka yi wa 'yan uwansu musulmai Allah ya kama da dauki ya kawo mana mafita akan irin wannan al'amari ya gyara yaran mu albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan da aka yi wannan abu ya zamanto a kuma sun samu musulmai sun karkashe su an je an hada kai da wasu kaga ashe sun warware alƙawarin da aka dauka da su to nan ne yasa akwai wani bawan Allah ana kiransa Amr bin Salim al-Khuzai sai dau dabbarsa ya taho Madina yana zuwa sai yazo ya samu manzala a cikin masallaci sai yake rera masa wasu baitoci ina ya rabbi inni nashidan muhammada halifa abina wa abihi lakada kad kuntum wuldun wa kunna walida samata aslamna wa lam nanziyada inna quraishan akhlafuka almawida wa naqadu mithaka almuakkada wa ja'alu li fika da'ir rasada wa za'u allastu tatlasu tad'u ahada wa hum azallu wa aqallu adada kun bayyatuna bil watir hujjada wa qataluna ruka'an wa sujada domin abin da suka musu a watir aka ba su same su suna ruku'u suna sujada suka karkashe na kashewa a wannan gurin to shikenan da labari zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ji wannan abin da ya faru sai annabi ya cewa shi nusirta ya amara a wata ruwaya annabi ya cewa shi la nasara billahi illa ma'asuruka
yace in Allah ya da Allah zai taimake ka Allah zai rama muku wannan abin da ya faru to wannan shine asalin fatu makka amma mu sani kafin fatu makka nan ai wani abu ne faru annabi yana cikin garin makka garin kakannin sa ne garin iyayen sa amma irkiri aka zo sai an fitar da manzon Allah shine li yukhrijuka wannan hado ta sa da suka yi na sai an fitar da manzon Allah cikin makka to haka wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai Allah yi masa umarni yayi masa izini da sai na buka ya fara fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kai hakuri ni ma ina ganin izini daga ubangiji na ita to ya rasulullahi ina son idan Allah ya maka izini a bani ni ma na zama abokin tafiyar ka na raka kai rasulullahi annabi ya masa alƙawarin haka to nan da aka yi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo su fita da sayyidina Abubakar aka ta kuma kowa ya san irin wannan tafiyar da aka yi dadewar da manzon Allah ya hanya da irin yanayin da annabi ya samu kansa a tafiyar manzon Allah a wannan fitowar malaman tarihi suna cewa annabi bai saba irin wannan tafiyar doguwa ba sai da kafar manzon Allah ta dinga tsotsofar da jini annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin garin Madina a karbe shi da gaisuwa da godiya saboda ma garin Madina garin musulunci ne tuntun sun karbi musulunci saboda babu zancen a ce bude Madina kowane gari kana ce fatahu shi amma banda Madina ita Madina shiga ta kawai aka yi domin garin musulunci ne to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi wannan abu bayan an je an zauna a Madina shekara daya shekara biyu aka fara yakin Badar aka zo yakin Uhud aka yi wannan yakin to sai aka zo yakin Ahzab to anan ne manzo Allah ya faɗi wani abu sai ka cewa daga yau Quraisha ba za su yaka sake yakata ba har abada sai dai niyyar su to shikenan daga nan kuma sai shine abin da ya janyo daga baya bayan shekara ta shida sai aka baka sulhu da biya to a shekara ta takwas shine lokacin da wannan abin ya faru to sai manzo Allah sallama sai ya shirya cewa zai tafi Makka a je a bude Makka a wannan shekara tunda alhamdulillahi musulmai sun yawa akwai musulmai da yawan gaske don manzo Allah ya fito kowa ya san fitowar manzo Allah daga Makka adadin musulman da suka biyo annabi suka biyo shi daga Makka zuwa Madina gaba ɗayan su ba su kai mutum ɗari biyu ba su kai ba tunda har a yakin Badar gaba ɗayan musulmai ba su kai mutum ɗari uku ba ana cewa mutum 113 ai kafin Abdullahi dan Ubay dan Sauri ya ja mutanen sa ne su koma amma bayan sun koma sahabbai gaba ɗaya ba su san mutum 270 ba haka aka fito aka samu wannan nasara mai girma a sama da mutum 1000 da Allah ya taimako da malaiku a wannan lokacin to saboda kaga annabi ya zo da jama'a wanda ba su kai mutum 200 ba ko su musu 200 da kadan amma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma da mutane 10,000 aka je za a bude Makka to a lokacin shi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato aka zo aka bashi wannan labari ya shirya zai je bude Makka to shi Abu Sufyan a lokacin ya zo Madina abin da ya kashi Madina so yake yi tunda wannan huduna da aka yi na ajiye yaki yana so a dan ƙara ƙarfafa wannan alƙawari da aka yi ma'ana ya zo manzon Allah dan a ƙarfafa alƙawari sannan kuma a ƙara a cikin wannan mudda ya zama to ba iya wannan shekara goma za a yi ba a sake jan wasu lokuta ba ya yi yana zuwa Abu Sufyan sai fara shiga gidan Esther Ummu Habiba Allah ya kare ta gare ta tana zuwa yana shigowa sai ya ga shimfiɗa a zaune ai a shimfiɗe sai ya ga shimfiɗa zai zauna sai ku ta ɗauki ta ce wannan shimfiɗan manzon Allah ce kai ku kazanta ne innama mushrikuna najisun kana sani to a nan wajen aka dai yi abubuwan da aka yi to sai manzon Allah sallama daga baya shi a lokacin Abu Sufyan da ya zo ya fara zuwa gurin sayyidina Abubakar ko zai samu fuska ya ga babu idan zan sayyidina Umar yace kaka yadda ka zo guri na domin ni da zan samu ba na da kayan yaki sai dan abin da yake a hannuna wallahi da sai na kika dashi haka sayyidina Usman to sai sayyidina Ali ne ma idan samu magana mai dan daji a gurin sa dai Abu Hasan ba sai na Allah kare da gare shi to shikenan manzo Allah sai tara sahabbai sai ga ce Mustafa yau ba zancen tawiyya za mu tafi Makka a nan lokacin da manzo Allah ya fara wannan magana annabi yayi addu'a ne yace Allah ina roƙonka khuzil uyuna wal akhbar an quraish hatta nabagata hafi biladiha Allah ka rike daniyan quraishawa da wani wani munafiki da zai kai kai labari to Allah ka tsare har sai mun je mun samu quraishawa a cikin gidansu ba tare da sun san mun zo ba to shikenan manzo Allah ya wannan addu'a to sahabbai an san ba wanda zai tura ije ba da labarin cewa ga annabi ya tu to sai aka samu wani abu mamaki ya faru akwai wani sahabi da kansa Hadibu bin Abi Balta wannan sahabin ya je Badar da shi aka yi Badar amma sai gashi ya rubuta takarda yana aika mutanen Makka yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo iyaki ku da runduna mai girma saboda ga takaddan sai ba wata mata ana kiranta jararatu sai ta sa a cikin wato kidanta ta daure wannan takadda za a je a kai makka ana cikin haka sai Allah ya yi wa annabi wahayi cewa a tura akwai wani guri ana kiransa rawdatu khakh wannan guri akwai wata mata tana gurin a tura sayyidina Ali da sayyidina Zubairu su je su karbo takadda da gurinta shige nan ba tura su sayyidina Ali yuki da an ce mai gidadu da shi da Zubairu dan Awwam da sayyidina Ali Allah ya kare daga gare shi sai Allah sun ce bai Allah ina takadda to sai ce amma ba imin kita ba don takadda sai musu iya abin da sai musu nuna cewa ba takadda sai na ce la tudiyanna alkitaba aw la nulqiyanna siyaba ko da yake ba mu takarda ko kuma mu yanke mu tsare take wannan gurin to ita wannan mata gashi imra'atun kafira ce amma sai gashi ta buta ce ka ai mata tsarara a gurin sai ta kwanta da hankalinka ta bude dan fatalata ta sa dan kwalinta ta ciccire kibo sai ga takarda aka ba manzon Allah aka ba sayyidina Ali kawo aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan ana annabi yana karantawa sai kira hadu
to
ta ita hadu me yake kai wannan aiki sai ce wallahi ya rasulullahi ban yi wannan abin dan gudun wato dan wani abin da kai ba abin da yasa ne wannan ya rasulullahi saboda duk quraish duk mutanen mu da muka zo muta muhajirun suna da wani hannun baiwa da ƴaƴansu da ƴan uwansu a can makka ni kuma ba ni da kowa a cikin makka sai daga bari ne musu wannan dan ni ma ko na zama na dan samu wani abu na alfarma a can garin nasu amma na san wallahi Allah sai ya tabbace ga rasulullahi wannan rubutun takarda ta ba zai amfane shi da komai ba ya makin Allah to sai wanda shi to lalle hadu ya muku abin da fada gaskiya ne a gurin su sai na warke ya rasulullahi ja'ani adribu unqa hadhal munafiqi kyale ni usare wuyan wannan munafikin sai wanda shi a ka manta ne ya umaru cewa ya bi badar kuma la Allah la illa ala ahli badar fa qala imalu ma shitum faqad ghafartu lakum Allah ya aika layi kan ƴan badar ya ce duk abin da za ku je ku yi na yi muku gafara an ce an samu wani daga cikin ahalin gidansa dan mu gane su sabon manzo Allah ba fa zancan wani dan uwa ko wani baba ko wani baba ko wani waye daga ahalin gidansa wani da ya samu labarin nan sai zo gurin manzo Allah da gaggawa yace wallahi ya rasulullahi la yadkhulunna khadiban nara yace wallahi khadib la yadkhulunna khadibun nara yace wallahi khadib sai shiga wuta annabi sai masa kazabta wallahi la yadkhula annabi sai kai kuskure wannan kazabta ba nasa a hadata wallahi ba zai shiga ba saboda me saboda ya je badar to saboda shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya karba addu'arsa mutanen Makka ba su san annabi ya tuhu kwata kwata gashi ko annabi ya tuhu da mutane masu yawa da kuma runduna masu karfi sai da annabi ya zo wani guri ake kiransa marra zahara wanda shine a yanzu ake kiransa jamum wanda wannan gurin an ce tsakanin wato Madina zuwa Makka ana cewa kilomita 550 ne ko kuma 600 amma annabi ya zo daidai kilomita 450 duk mutum Makka ba san annabi ya tuhu ba saboda haka a hanya sai annabi ya hadu da Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib da Abdullahi bin Abi Umayya to sai annabi ya kawo da kai gabarin su bai mace musu komai ba
Allah ko
eh sai da na Aliyu Allah ya kare da gare shi sai ya umarce su cewa lalle su je gurin manzon Allah tunda ƴan uwa ne na annabi wannan fa Abu Umayya Abu Sufyana dan Haris dan Abdul Muttalib ne yace ku je gurin manzon Allah ku ce da shi tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna la qalin da su ga manzon Allah suna zuwa gurin sai ga annabi sai annabi ce la tasribu alaikum al-yawm yakfir Allahu lakum ita ai ba zan gaza yadda dan uwa na annabi Yusuf ya ga ƴan uwansa ba ni ma zan yi muku saboda manzon Allah sai musu to shikenan wannan labarin manzon Allah kenan manzon Allah gashi ya tafi daga Madina har ya zo wannan guri amma nau'in yadda manzon Allah ya zo zamu ji bayani nan gaba yau Qurayshawa mutanen Makka to a wannan daren sai Abu Sufyan ya fito da shi da Budai da dan Warka da Hakimu dan Hizami wai sun fito suka yi dan su kawo sami irin masu da ita ce su dan sami wani labari a gurin su akwai wani labari na mutanen Madina ne akwai wani labari na mutane mayaka ne to kawai Abbasu Allah ya kare da gare shi shi kuma a lokacin ya fito da iyalinsa zai tafi jira zuwa ga Allah da manzon Allah
to
dan da ma annabi shi ya aje shi a Makka ne bayan ya musulunta tunda a Badar mun faɗa ya musulunta annabi sai ya zauna a Makka dan ya dinga samun labarai na turo annabi to shikenan sai manzon Allah ya tashi a hanya to shikenan Abbas sai hawo alfadaran manzon Allah bayan ya hawo yana so zai tura shi zuwa Qurayshawa iga ya musu cewa wato je iga ya musu su amintar da manzon Allah domin Annabi sallama shi ba zuwa yaki ba a fatahu makkata ba in kuma suka ce ba za a shiga ba to ko za a shige ta dan yadda aka zo a wannan lokacin dole sai an shiga to ana tafe shikenan Abbas sai ga Abu Sufyan a hanya sai ji muryarsa sai ta Abu Hamzala shine kunya shi Abu Sufyan sai ta Abu Fadl shi kunya kunya Abbas kenan to dama abokai ne tun a zamanin jahiliya sai ce musu to kaga sai ba wani zamanin ce labari akwai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin rindina wadda ba ku da yadda zaku yi ta saboda haka magana ta gaskiya ka san yadda duk za a yi a samu dama Annabi ya shiga Makka hakura a mai da komai domin kaga duk manyan ku sun kare ku ne yanzu manyan to ga Annabi Muhammad kuma ya zo a cikin al-muhajiruna wal ansar saboda ku mai da hankali ku hakura kawai shikenan ita hawo wannan alfadarar shikenan Abbas sai ya dauke shi akan wannan taguwa ta manzon Allah alfadar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tana tafe da ya wuce wannan ayarin domin kaga sansanin sojoji sun zo ayira kuma duk sojoji idan suka zo guri to sai an kunna fitilu to sai zaman to kowace kabila kowace ta samu ta tsaya kowace kabila ta tsaya a gurinta kuma an kunna fitila to wannan fitilun da aka zama kunnawa Abu Sufyan yana kan alfadarar manzon Allah tare da sayyidina Abbas dan Abdul Muttalib duk lokacin da aka bautewa wajen wayannan sai ta wayannan suwaye sai Abbas ya ce ai wayannan Juhaina kenan wayannan fa wayannan Muzaina kenan to in ga yawan su ga kayan aiki sai ce ka to da wani na ruwa da su ni ban taba fara da su ba ban taba neman rigima da su ba sai ya huce to haka aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ashe duk inda aka bautewa idan wayannan sun kalle shi sai su kalli taguwar Annabi ma'ana alfadarin manzon Allah sai kuma ga Abbas sai akan take ja sai ta wannan ai ba ba wannan amintattu ne ba wani magana sai da aka zo inda sayyidina Umar yake shi sayyidina Umar yana kan ina cikin wani ayari kawai sai ya ga dan kowa da ya kalli Abbas ba ya kallon waye a baya sai da sayyidina Umar ya zo aka bakan sayyidina Umar sai da Umar sai ya ganshi sai ta yau aduwwul lahi ne Allah ya damu da shi wato ba tare da wani alƙawari ba wata zimma sai ce wallahi nan da nan ku sai ibu i tafi a guje wajen manzon Allah ita ya rasulullahi wato yana so ya gaya wa Annabi sai Abbas ya sara wato nan taguwa ta manzala ta yi gaggawa ta riga sai da zuwa gurin Annabi yana zuwa sai ce ya rasulullahi kad ajartuhu ne masa ijara ma'ana na bashi aminci tunda ku na bashi aminci dama an ce wayas adadin matim adnahu to wannan shi a alahu ne ma Abbas ne ba fa manzon Allah sai ce ya rasulullahi na bashi aminci shikenan sai su shikenan an bashi aminci ai ko sayyidina Umar yana zuwa ya rasulullahi tunda Allah ya hada mu da Abu Sufyan yau ba yaki ba shirin alƙawari ba komai ka kyale misali maka kai ko ba wata magana Annabi yana cewa sai da Abbas yana cewa ai ne masa ijara ya rasulullahi ai sai an kace shi sai da Abbas yace dan saboda shi ba dan adiyu bane ba ai shi al'adawi ne sayyidina Umar saboda shi ba al'adawi bane ba saboda shi kana ganin wato dan Abdul Manaf ne shi ne zaka masa wannan abu saboda kaga shi Abbas dan Abdul Muttalib ne dan Hashim dan Abdul Manaf shi ma wato Abu Sufyan dan Harisu dan Harbu dan Umayya dan Abdul Manaf kaga suna da alaka da wato Abbas wato fiye da yadda sai nan Umar yake da alaka da shi to saboda sai anan wajen sai Abbas sai nan wajen cewa a kwanta da hankalinka ya Abbas yace wallahi nayi wannan ne ba dan kuma sai dan Allah dan manzon Allah yace bari ga maka wani abu Abbas ka garin da kama sadanta wallahi da baba na haddabu na nan sai na fi son musuluncin ka fiye da musuluncin baba na haddabu saboda musuluncin ka sai ya faranta wa manzon Allah fiye da musuluncin baba na saboda haka wannan babu wata matsala a cikin wannan abin baki daya to shikenan anan ne sai Abu Sufyan wato sai manzon Allah sallama yake gaya wa shi Abu Sufyan yake cewa da shi to kai Abu Sufyan yanzu bayan da masu wayancan nabiyin sun musulunta akwai budali ya musulunta budai zai warka da kuma hakim dan zamanin duk musulunta to sai manzon Allah ya gaya wa shi Abu Sufyan yake cewa da shi kai Abu Sufyan amma ana laka anta alamu Allah ilaha illallah yanzu har yanzu ta gare ka cewa ka san cewa Allah shi kadai bane ba shikenan sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah domin a lokacin ya ce ai wato wannan yayi mamakin
abin da Annabi ya faɗa saboda shi zaton sa a lokacin kawai kashi shi zai ba wata magana saboda shi diyya ku yakin baya yakin Badar yakin Uhud yakin Khazwan Gandak Khandaq duk abin da aka yi shine jagora saboda haka da aka yi wannan sai mun sai ce to mamakin juriyarka da hakurinka da kuma sa zuntaka saboda haka nan da nan ya kalmar shahada to ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai shiru sai ta amma ana laka anta alama anni rasulullahi yanzu yanzu me yanzu lokacin da aka ce ni manzon Allah ne sai ce gaskiya wato a raina akwai dan wani abu a cikin wannan abu sai Abbas ya ce aslan qabla an tudraba ulukuka ka musulunta kafin a sare ma wuya sai to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah to da kanin wajen ya musulunta to anan ne sai Abbas yake cewa manzon Allah ya rasulullahi ina ga asawa shi Abu Sufyana a dan nuna masa wato alamu saboda wannan shi Abu Sufyana shine jagoran baki daya shi zake wannan abin da shi kuma wannan ne daga cikin addu'ar da manzon Allah ya Allah ya tabbatar da haka kaga su yan maka dubban san ma me yake faruwa bai to sai manzon Allah sai yake ce Allah wato manzon Allah yake ce man dakhala dar Abu Sufyana dar Abbas dar Abu Sufyana fa huwa amin duk wanda shi yan Abu Sufyana ya aminta kuma wanda ya zauna a cikin masallaci shi ma ya aminta kai wanda ya zauna a cikin gidansa ma ya aminta saboda ka sai ka bawa Abu Sufyana wannan dama to sai manzon Allah ya ce to Abbas rike Abu Sufyana dan ya ga rundunar musulunci sai aka tsare shi a wani guri a gurin sai ga rundunoyin nan manzon Allah suna wucewa kawai sai ga wannan kabila ta wuce malam da kwalkwali da kayan yaki sai ta wa'annan suwaye za ta Sulaiman ne wa'annan fa Muzaina ne wa'annan fa Juhaina kowanne dubban al'umma ne wa'annan fa Aslam wa'annan fa Kifaru ne wa'annan Ashtu ne wa'annan kuma al'ansar mutanen Madina to a wannan ranar ne ita wannan tuta sai aka ba wato jagoran Madina Sa'd bin Ubada Allah ya kare da gare shi
amin
to a cikin maganar sa sai aka ji yana cewa al-yawmu yawmul malhama al-yawmu tustahallul kaaba mun zala ta ji labari sai ce a ba za a yi haka ba sai ce ta ai ba za a yi wannan ba domin yau rana ce da za a karrama kaaba to da kuma Allah ya karbe tuta daga hannunsa saboda ka a samu wani abu to shikenan Abu Sufyana ya wuce ya ga rundunar Allah sai koma zuwa Makka yana masa gargadi zuwa wannan yan wato miliyoyin da suka rage ina zuwa sai ke cewa a jama'a ga manzon Allah ne sai ga manzon Allah nan ya to a cikin muhajirun da ansar da kuma kabilu na musulunci to matarsa tana ji sai ta ce a'a kakku yaudaru da maganar wannan a tsaya tsayin daka akan wato kar abin manzon Allah ya shigo cikin makka ba san wannan ranar babu dama ba dama manzon Allah sallama sai ya shiga ta saman makka sai umarci Khalid dan Walid ya shiga ta kasa
Allah
ya gafara. Na'am. Sai Abu Ubaida shi kuma ya tsaya akan wayanda suke kasa, suke tafiya a kasan su. To wanda su ne ba su takobi a hannun su. To a wannan lokacin akwai wasu mutane guda uku da suka hadu. Akwai Kirma dan Abi Jahl.
Na'am.
Akwai Safwan dan Umayya. Akwai Suhail dan Amr.
Na'am.
Su wayannan su ne masu cewa su fa yau karfinsu sai ya kare sannan Annabi ya shigo Makka. Dan shi wannan Humasu din nan shi da mai cewa da matarsa yana cewa yau din nan abin da yake cewa in ya kabayo yawan fa mali illa hadha silahun kamilun wa Allah wa zujirarai da sariqu sallah wa yana cewa a yau idan ya shiga wato ina da takobi mai karfi wanda zai wa Annabi da sahabbansa aika matarsa ce an ce fa Annabi ya zo a rundunar da ba a taba ganin irin ta ba a duniya shikenan kuwa sai ga shi wannan mutumin ya dawo bayan Allah ya ba wa wato al'ummar musulunci karfi sai dawo yana gaya mata cewa a wannan lokacin sai ya biyo ta hanyar da Khalid dan Walid amma Allah ya sa Khalid dan Walid ya bi wannan hanyar saboda haka hanya ce wadda wato su abokan gaba za su iya zuwa su fake a cikin ta to a wannan yaki a wannan guri dai manzo Allah sallama duk da yadda aka so a sassauta al'amura ka ai zafi sai da aka shi mutum 12 shi wannan mutumin mai cewa zai wato wai ina ga matarsa sai ya sa ma wasu daga sahabbai sun zo su ne mata hidima a gidanta sai gashi ya fito a guje ya ga shi gidanta yana shiga ya kulle kofa sai take ce ina alƙawarinka kai da kace zaka nemi mai aiki a cikin su sai ce innaki law shahidti yawmal khandama iz farra safwan wa farra ikrima wa bu yazidin qa'imin kalmutima wastan faral lana bi suyufil muslima yaqrana kullu sa'idin wa jumjuma darban fala tasma'u illa gamgama lahum nahitum hawlana wa hamhama lam tantiqi fil lawmi adna kalima to wannan shi abin da ya faru a wannan lokacin wato a lokacin da su jama'a suke hucewa wayannan ƴan kabilun kowace kabila ta zo ta huce mutanen maka suna kallon su a dukkan su wayannan ayari da ake bada labari na maganar Sulaim, Muzaina, Juhaina, Jifar, Ashja duk ba annaba cikin su can sai ga al-Katibatul Hamra sai ga ayarin manzon Allah yanzu wato wannan ayari malamai suna cewa ba ka ganin komai sai idanuwa saboda gaba ɗayan su kowa kulkwali ne a kansa innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad Allah ya dada manzon Allah garin da sai da ya hawaye lokacin da ya fita sai gashi ya dawo a cikin al-muhajirun da kuma al-ansar Allah ya ba mu albarkar manzon Allah saboda wannan nasara a irin wannan rana ta samu rana ta 20 ga watan Ramadana Allah ya ba mu albarkar manzon Allah
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ولنسير الآية
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ولنسير هاي زوا قرشان آية
وقال الله تعالى
الله تعالى يا فدا
سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
فسلام
فسليك أنك ربي منا
قد استبان لك أيها النادر
yace ya bayyana gare ka ya kai mai tsokaci bima qararnahu da abinda muka tabbatar da shi
ma huwa la haqu
abinda shi ne gaskiya
ismati sallallahu alaihi wa sallam al-jali billah
na rabi kiyaye wanda Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a tsarin sani da Allah da sifofin sa
au kaunihi alalatin
ko ko kamancewar annabi a san wani hali wanda zai zama to ya kore sani da wani abu daga wannan nan ka baki daya bayan annabta ta hanyar hankali wato sabon manzon Allah suna da girma suna da daraja kwarai da gaske wajibi mutum ya kula da su a cikin soyayya da manzon Allah yanzu duk wannan da ake bada labari sun to tare da annabi dukkansu wasu sun kashe iyayensu wasu sun kashe iyayensu wasu sun rabu da duk wani mai girma a gurinsu saboda manzon Allah wasu sun bar dukiyarsu yanzu muka ɗauko irinsu musu abu ɗan Umayyah ɗan gata a cikin Makka wanda babarsa mai kuɗi ce duk kaya idan an sun yi tasgaro a kasuwa sai a bashi a ce dan Allah ya daure ya sa saboda an ga ya sa shikenan za a ce to ai shikenan wato yau a za a yi tayin ne irin na musu abu ɗan Umayyah amma sai gashi ya bar mahaifiyar ya bar ƴan uwan ya bar dukiyar ya biyo manzon Allah shine ko lokacin da ya rasu aka zo tufafin da za a yi masa wato likafari da shi babu iya abin da yake jikinsa idan aka lullube fuska to kafa ta bayyana in aka rufe kafa sai fuska ta bayyana manzon Allah ya ce a rufe fuskar sai a nemo ƴan ita wato ganyaye na bishiya sai a lullube fuskar kafa ta baki daya haka aka binne shi to wannan sune asaru dinin al-dunya sun zaba addini akan duniya amma a yau wanda bai kai wato matsayin mai shara a cikin gidajensu ba wai shi zai dauka cewa ya san addini fiye da su shi zai yi magana akan su to Allah ka ciyaye mu Allah ka tabbatar da mu akan addini na gaskiya ka ba mu cikin soyayyar manzon Allah da ahalin gidansa da sahabbansa a lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallam
wato a hanyar hankali da kuma ijma'i gabanin tama da wato ji da kuma tarasowa ko da wani abu wanda muka tabbatar da shi na daga al'amuran nan na shari'a da abin da ya bada shi ga ubangijinsa na daga wahayi yanke da hanyar hankali da kuma shari'a da yadda Allah yake yi manzon Allah game da sarifa da sabanin zance sirran da Allah ya annabtar da shi sirran da Allah ya aiko shi kasar da nufi ba za a samu ba ko kuma ba tare da nufi ba da koruwar wannan ka gare shi a halin shari'a da kuma ijma'in malamai da kuma tsokaci da hanyar dalili da karkace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin wannan tun gabanin annabta a yanke da karkace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tarku aula manya ijma'in malamai har ma daga tarku aula kanana ta hanyar mutaqiqi dama ta sawi sannan Allah yake yi manzon Allah ba za a samu da gomar rafkanuwa ba da rafkana da zance wannan na galadi da mantuwa gare shi a cikin abin da ya taranta shi ga al'umma da kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan halayensa na daga yarda da kuma kisosuwar zuciya da wato jiddin kishi ya kakaci da kuma kiyar kakacin imam al-qadi yace ya wato gare ka ka karbi wannan jawabi namu da karfi sannan ka sa hannu na marwaci ka danke sannan ka kaddara wayannan fasalai hakikanin alkadarinta sannan ka san girman fa'idarta da alkadarinta domin wanda ya jahilci abinda bai kamata a gayawa annabi ba ko kuwa yake halatta gare shi ko kuwa yake koruwa gare shi bai san kuma surorin hukunce-hukuncensa ba ba za a amince a ce ya kudirce a cikin shashinta sabanin abin da ya kai nasa ba zai tsarkake shi ba amsa abin da Allah ya ji wato abin da bai wajaba ba haraba ya zuwa gare shi to sai mutum ya halaka ta inda bai sani ba ya fada cikin fanfarman kandakin nan wato cikin wuta domin zaton abin da yake ba daidai ba ga annabi da kuma kudurci abin da bai kamata a jingina masa ba yana sanya wato mabocinsa ya sabaka gidan halaka to don haka nema annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kewayo a samu gaje guda biyu wannan da sai ga annabi lailan da dare yana mai itikafi a cikin masallaci sai ga wannan Allah tare da safiya ɗaya daga cikin ummatul mu'minina sai manzo Allah ya ce da su hajiga sai ya ci safiya ce sannan sai ya ce da su hajiga shedan yana gudana wato jikin ɗan adam magudanan nan na jini annabi ya ce hajiga ni ina jin tsoron ya jefa muku wani ba cikin zuciyarku sai ku halaka saboda haka wannan Allah ya karrama ka sai daga fa'idojin abinda muka yi magana a kansa ne a cikin wayannan fasalai ta yi wani jahilin da wato jahili murakkabi wanda bai san shi jahili ba ne idan ya ji wani abu daga cikinta to sai ya dangana zance a kan wannan jumla ne na daga sirrin nan na ilimi kuma wai shiru shi ya fi hajjiga ya bayyana gare ka cewa wannan wato fardu ainin ne saboda fa'idar lati zakarna da muka ambace ta fa'ida ta biyu da ake bukatuwa zuwa gare ta a cikin ilimin usulul fiqi masaila ake gina masaloli a kanta wadda ba za ta kirgu ba nan daga fiqihu ana tsantsantuwa da ita na daga ta da fitina wato na zama wasu mabambanta na faki ya yi a cikin wato kiddatin kirdiga min har daga cikinta shi ne hukunci a zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa ita babi ne mai girma kuma asali ne babba na daga usulul fiqi ba makawa daga ginin nan nasa a sakaci gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin bada labarin sa da isar da aikin sa sannan kuma cewa shi annabi wato rabbuka nuwa ba za ta halatta gare shi ba da kiyaye wannan tasa da aka yi masa daga sabawa a cikin ayyukan nan nasa da yana mai nufi wato gargwadon sabanin malaman a cikin aukuwar tarkowa wula kanana sai sabani ya auku a cikin gwadanta aikin annabi imam alƙali sai shimfiɗa wannan zancen a cikin wato littafin tauhidi ne ba za mu tsawaita da shi ba nan fuska ta fa'ida ta uku da alhakim yake buƙatuwa zuwa gare ta da mai ba da fatawa a cikin wanda ya raba wani abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama na daga wayannan al'amura ya subanta shi da ita wanda bai san abin da ya halatta ba da abin da yake hannuwa gare shi da abin da ijma'i ya haɗu cikinsa da sabanin malamai ya zai zarce a cikin ba da fatawa fi zalika cikin wannananka kuma ta ina mutum ya sani shin abin da ya faɗa a cikin hakkin annabi ta waya ne ko koyabo ne ko dai ƙarfin rai amsa zubda jinin mutum musulmi wanda yake haramun ne ko kuma ya sarai da haƙƙi ya tozo da alfama annabi sallallahu alaihi wasallama to dan wannan tabarkin ne jagoran malaman usuli suka saba da jagororin malamai da muhakkikai a cikin shin mala'iku ma masumai ne ko ba masumai bane ba to shine alƙali zai baji akan cewa mala'ikun masumai ne fasali ke inda ka rabe mana a cikin magana cewa mala'iku masumai ne musulmai sun haɗu baki ɗaya a ga cewa mala'iku muminai ne masu falala jagororin musulmai sun haɗu cewa hukuncin mala'iku wanda aka aiko daga cikinsu shi ne hukuncin annabawa duk ɗaya ne a cikin cewa masumai ne na daga abinda muka ambaci wato cewa masumai ne kuma cewa su mala'iku a cikin haƙoƙin annabawa da isa ta aike zuwa gare su kamar annabawa ne tare da al'ummai amma sun ƙara wa juna sun yi a cikin wasun wato wanda ake aikowa daga cikinsu sai wasu jama'u suka tafi ya zuwa cewa gaba ɗayan mala'iku masu mai daga barin tarko a wula sun gaba hujjar faɗin Allah ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون لبدا الله تعالى
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعجلون يسبحون الليل والنهار لا يفترون
الله يقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعجلون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لبدا الله تعالى
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي
هذا هو غرشن آية دفن الله تعالى كرام بررة دفن الله لا يمسوا إلا مدارون دكتر نوانا نغفين أبن دعك يتيع نفسي أبقوا أبن شير الشيء أيتك أدي نسا وسجمعوا سنتبي إذا أتيع وانا ياكي بنتي mursalai daga cikin wato wanda ake aikowa wajen annabawa daga cikin su da makusantan mala'iku sun kama hujja da wasu al'amura wanda ba abota labarai suka ambace ta da kuma abota tafsirai za mu ambace ta idan Allah ta'ala ya so bayan wannan sannan mu bayyana fuska a cikin ta idan Allah ta'ala ya so zance mafi katari shine kiyaye wadda Allah ya yi wa gaba ɗayan mala'iku da kuma tsarkake wato rantsar da nan tasu maɗaukakiya afsa gaba ɗayan abin da yake sarai da darajar nan tasu da kuma girman su afsa mafi girman darajar su ba'adu shiyu na daga cikin shashin shehunanmu ya yi nuni
cewa wai babu bukata ga faqihi zuwa ya dinga magana a cikin cewa malaiku amma masumai ne ni kuma ina fada an ji alƙali lalle akwai fa'ida a cikin zance cikin wannananka abinda yake cikin wato ismar annabawa wannan da muka ambata game da annabawa banda ma fa'idar zance a cikin zantuka dai ka nasu kaga dai anan ita ta saraya anan da mun malaiku ake magana ya daga cikin abinda malaiku wato malamai suka ba hujja da shi wanda bai ta cewa malaiku gaba ɗaya masu mai bane sai ta akwai kisannin ta haruta da maruta da ma abu abinda ma abota labari suka ba da labari cikin sa da masu tirato tafsirai da abinda aka rawaito daga sayyidina Aliyu da Abdullahi ibn Abbas a labarin nan nasu da jarraba su da Allah yayi kai sani Allah ya karrama ka irin yadda kai karrama annabi cewa wayannan labarai ba rawaito wani ba a cikin ta ba wato a cikin hadisi in ga ta ce ba samu mai rauni ba samu mai inganci ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba bai zama wani abu ba yi wa kazu bil qiyas da za ta za ka kashi da qiyas yace abin da ke cikin alqur'ani nasa shine malaman tafsiri sun kara wato na sani a cikin ma'ana ta sa amma wato wasu wato kafirin min salafi da yawa daga cikin margaya sun yi inkarin abin da wasu suka faɗa cikin sa kamar da sun zuwa mu ambace shi kaga wayannan labarai daga tsohon nan na Yahudawa da kiran su irin yadda Allah ta'ala ya nasanta a farkon aya na daga kiran ƙaryar su da wannananka Hafsa annabi Sulaimanu da ma kabarta shi da suka yi Imam Al-Ghazali ce wannan kisa ta tattaro a samuna nan zantuka masu girma to ba daga jin mu zamu rairaye fi zalika cikin wannananka abinda zai yayi rufin wannan rikice-rikice idan Allah ta'ala ya so to da farko dai ka sani an yi sabani a cikin haruta da maruta shin wai su mala'iku ne guda biyu ko kuwa mutane ne guda biyu sannan kuma su ake nufi da malakai din nan da ya zo a Qur'ani ko ba su ake nufi ba sannan ita kanta kira amma wato malakai ne aka ce ko malikai ne wa manzo Allah malakai nan sannan ita ma din nan rike cikin wato fadin Allah ta'ala wato wa ma unzila Allah malakai ne da wa ma yu'allimani min ayatu ma din nan guda biyu me korewa ce ko ko musuliya ce mai tabbatarwa ce yau yau malaman tafsiri sun hadu cewa Allah ta'ala ya jarrabi mutane da malaiku guda biyu don su koya asiri su bayyana shi cewa kuma wato a bayyana cewa aiki da siri kafirci ne wanda ya san wanda ya karanci siri ya kafirta wanda kwai bashi ya zama mai imani Allah ta'ala ya faɗa innama nanu fitnatun fala takfur yadda suke koyawa mutanen koyawa ce ta gargadi ma'ana suna faɗa ga wanda ya zo yana neman wato san ilimi na siri kakwai abu kaza domin yana rabe tsakanin mutum da mata ta sa kar ku yi dabara da abu kaza domin wannan siri ne idan kun yi haka za ku kafirce sabisa wannan kaga aikin mala'ikun nan guda biyu biyayya ne ga Allah sannan tasarrufin su ne a cikin abin da aka umarce su da shi bai zama to tarko a wala ba rihi ma fi zanatun wannan fi zanatun ga wasu su malam dan wabi ya rawaito da khalid dan abi imrana cewa a mutaruta da maruta nan gaba gare shi wai cewa suna koyan siri to sai Khalid dan Abi Imran tujibi da garin Tunus sai yake cewa mu Allah mu tsarkake su game da wannan yace ai shafin malamai sun karanta wa ma unzila al malakaini Khalid sai ce ma'ana sama unzila ba saukar akan su ba to kaga gashi Khalid ne hausa da wukan nan tasa da ilimi na sa ya tsarkake su guda biyun hausa ko siri wannan da wannan sai ambata cewa su biyin an yi zira kuma gare su a cikin wato koyar da shi amma da sharadin annahu kufurun su bayyana cewa wannan kafirci ne sannan kuma wannan jarraba ne daga Allah da kuma imtila'i to yaya ba zai dace su ba amsatan su a wula manya da kafirci wanda yake abin ambato a cikin wayannan labaran kaga abin haliju da yace lam yunzar ba saukan musu ba yana nufin cewa wannan madin wato mai korewa ce ba musuliya ba ba mujaba ba wannan shine madan Abdullahi ibn Abbas malam makiyu ya faɗa yace gurgurjewa wannan zancen shine wa ma kabar sulaimanu yana nufin da wannan sirrin da ifta alatu alai shayatin wannan shedanu suka zama sun kekere shi gare shi yahuda kuma suka bisa kan haka kuma wa ma unzila alal malakaini malam makiyu yace malakainin nan malaika jibril ne da malaika mika'il ba harut da maruta ba wanda yahuda suka yi da'awar wai su ne suka kawo musu irin yadda suka yi da'awa a wasu annabi sulaimanu sai Allah ta'ala ya karyata su a cikin wannananka sai da cewa shaidanu su walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sira bi babil harut wa maruta kila aka ce wato mazaje ne guda biyu wato wanda suka nemi ilimin haka malam Hassan al-Basri yace yace kaga harut da maruta wato wasu katin katin din kafire ne daga kabilar din ta babila ya karanta yace wa ma unzila alal malikaini sarakuna ne sai wala mun nan kisra sai zama ma a wannan fasara ta Hassan al-Basri mu da bace ba mantiya ba amsa wannan to haka nan kiran nan ta Abdurrahman dan Abza shi ma bi kasar lami dai wala mun nan ma unzila alal malikaini ne sai dai cewa shi ibnu Abdurrahman dan Abza yace sarakuna guda biyu da ake magana a nan sune annabi Dawud da annabi Sulaimanu su sai ma ta zama ita ma korewa ce amsa abin da ya gabata wakila aka ce sun gabance wato mala'iku ne guda biyu daga bani Isra'ila to sai Allah ta'ala ya shafe su imam samarkandi ne ya kaito wannan imam al-qalisi kaga karatun nan da aka ce ayi walamin nan kisra wannan kira karatu ne shazi kaga mu daukan wannan aya a sagwargwaje wannan ta Abu Muhammad Makiyu kyakkyawa ce yana tsarkake mala'iku yana tafiya da zoli gare su yana tsarkakewa alhalin ku dama Allah ya ambaci wato ya sunta mala'iku cewa gargaka ne ya ce da su kiramin barara ya ce la ya suna Allah ma amarahum yana daga abin da ake wato su masu tari suke faɗa shine kisan nan ta Iblisu wai cewa Iblis yana cikin mala'iku kuma wai shi jagora ne ma a cikin mala'ikun sannan yana cikin masu taskance aljanna zuwa ƙarshen abin da suka hakaito shi suka ce ai Allah ya toka shi ne cikin mala'iku da wannan nasa fasajadu illa iblisa ai kaga sai ce fasajadu illa iblisa kana min aljinni fa fasaka da amrun rabbi tunda an ce su mala'iku su yi kaga a ala kenan to ai aduna ne ma aula da yi sajda fiye da ala to sai sai yake daukar mafhumi sai yace ba zai amfani da shi ba to wannan ne abin da cutar da shi dan yanzu sai yace ai in da sai ba matsala mun ci aka ce lil mala'ika tisjudu li adama iya mala'iku a gayawa to sai ka shi ba mala'ika bane ba tunda ga shi Allah ya shaida cewa fasajadu illa iblisa kana min aljinni to amma sai wasa fa fasaka an hawar rabbihi ya tabbatar da bai bi Allah ba a wannan aikin da aka ce kaga wannan shi ma har ila yau ba da kansa ba bar dai yau yawan malamai suna kore wannan magana cewa dai shi uban aljanu ne irin yadda annabi Adam ya zamanto baban mutane wannan shi ne faɗin Hassan al-Basri da katar sunan da amata da ibnu zaidin shahar dan haushe bin ya faɗa yace shi iblis ya kafa zuwa cikin aljanu ne wannan da mala'iku suka kore su a cikin bangasa yayin da suka yi barna yace dama shi yin toga ciyawa daga wani jinsi wannan mai daidaituwa ne halantar larabawa halattacce ne a arabiya Allah ta'ala ya faɗa ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann ya daga abin da suka rawaito shi a cikin labarai cewa wai wasu halittu daga mala'iku sun sabawa Allah sai aka kone su an umarce su yi sujjada ga annabi Adamu sai suka ki yadda su ma sai aka kone su sannan sai wasu halittun na mala'ikun su ma aka kone su har sai da wato wanda Allah ya ambata a Qur'ani suka yi sujjada ga annabi Adamu eh sai zama to Iblis ne ba a cikin wasu labaran da ba su da asali wanda ingantattun hadisai suna raddi gare su saboda haka ba za a shagalta da wannan ba Allah ne masani alhamdulillah.